الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت وكنت نسيا منسيا. فناداها منها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالراجح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتحية الإسلامية الكريمة الفاضلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا ميفارة واد جدد قوليا قال الله مدعو كتين سركي وانا شكر رحمة سارة وسين سادة أمين شوسا يتارى مؤونا فرفاجيا a wannan anguwa ta mai suna wannan anguwar Dosa a kuma cikin wannan gari na Kaduna ba dan komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci lecture da komiti na wannan masallaci na Sheikh Jafar Mahmud Adam wato suke shiryawa kusan mu ce akalla a kowane wata ina addu'a Allah ya saka musu da alkhairi wannan mataki da suka dauka domin ganin an kara shiryar da al'umma. Allah ya sa aljanna ta zama makomar su. Shi wanda ya gina wannan katafaren masallaci da wato wannan markazi da wannan santa shi Dr. Mahadi, muna addu'a shi kuma Allah ya saka masa da alkhairi. Allah ya sa masa amizani, ya sa zuriyarsa albarka. Jiya an gabatar da lecture ta maza, yau kuma aka ce za a gabatar da lecture ta mata. Wato sanadiyar wa'azuzzuka da ake ta yi na mata su kaurace wa shiga bokaye domin neman mallakar miji, wanda shine bakin zaran. Kowace mace bukatar ta ya za ta mallaki mijinta. Me ake cewa mallakar miji? Miji ya je na son ta, ba zai iya rayuwa ba sai da ita. Idan ta ce gabar, ya ce sak. Wannan shine burin kowace mace a gidan mijinta. Na'am, idan za ta ji tsoron Allah, ta yi amfani da wannan damar ta kyautata wa mijin, wannan abu ne mai kyau. Ba shirme a wajen mace kamar ta zama ba ta da tasiri a wajen mai gida. Ya ji da tana nan da ba ta nan duk ɗaya, da ta zauna da ta yi yaji duk ɗaya. Wannan mata ta samu matsala. Ya kamata mata mijinta ya zama yana jin ta a zuciyarsa. Wato yana jin cewa ita wata gimbiya ce ta musamman a wajen shi. Wannan abu ne da yake da kyau kwarai da gaske. Matukar ba za ta yi amfani da wannan damar ta cutar da shi ko ta cutar da ƴar uwarsa ba. Allah ta'ala ya sa mu dace. To da hanyoyin da mata ke bi shine a shiga bokaye. Duk ƴan kudaden ku ya zama bokaye na karbewa. In ta sai da akuyar ta, boka zai cinye kudin. In ta yi adashi, hannu bibbiyu, boka ya karbe. Ya shafar fesu, ya barta da matsala. Kuma kwalliya ba ta biya kudin sabulu ba. To an yi wazi an ce a ƙaurace wa bokaye. To kuma buƙatar matar ta zama tana da tasiri a wajen miji har yanzu tana nan. To ya za a yi? Akwai hanyoyi da musulunci ya tsara, wanda mace in tana so ta mallaki mijinta kuma ta samu lada, to waɗannan hanyoyi su ne Islam ya yarda cewa ta bi. Maluma sun yi nazari, sun fiddo da wasu ƙa'idoji a ƙarƙashin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa jubilatin nafs ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asaa ilaiha. Allah ya halicci ran dan adam tana son mai kyautata mata, kuma tana kin mai munana mata. Wato duk wanda zaka kyautata mashi, to zaka mallake shi. Ahsin ila nas, ka kyautata wa mutane sai ka bautar da zuciyarsu. Ina fata an gane wannan. Saboda haka duk matar da take so ta mallaki mai gida, yau ga lakani za mu bata. Ta je ta jarraba, da yardar Allah sai ta mallake shi. In ta gitta kara, ba zai iya tsallakawa ba. Kuma in ta je lahira, ita da shi duka su shiga aljanna. Ba mai tafiya wuta da yardar Ubangiji. Allah ka gafarta mana. Akwai hanyoyi guda talatin. Hanyoyi guda nawa? Guda talatin. Waɗanda da su ake mallakar mai gida. Matukar mai gida, wato kika cika waɗannan hanyoyi, kika ɗauke su, to in Allah ya yarda kin mallaki mai gida, an gama. An gane wannan? Allah ta'ala ya sa mu dace, kuma Allah ya ba ku ikon aikatawa. Hanyar da ake bi a mallaki mai gida, hanya ta farko shine ihtiramuz zauj. Ihtiramuz zauj, girmama mai gida. Wato shi mai gida, wato ana so ya zamana yana samun karramawa da girmamawa daga wajen matarsa. Daga lokacin da mijinki ya fahimci bakiya kallonsa da kima, ba kya ganin shi da daraja, to duk yadda kika yi ya soki, ba zai soki ba. kuma duk yadda kike ki samu kanshi ko kafar ba za ki samu ba balle ka. Amma idan mai gida ya fahimci kina girmama shi, kina mutunta shi, kina karrama shi, to ba kan ba hadda hannuwan da kafafun duka zaki hada ki mallaka. Allah ta'ala ya sa mu dace. Menene girmama mai gida? Yana daga girmama mai gida karki kira shi da sunansa. In sunansa Tanko, in kuna magana karki ce kai saurara ka ji Tanko. Akwai girmamawa a ciki? Ba girmamawa a ciki. Yana daga girmama mai gida hatta sunansa sai a dallabe. Ko a ce baban Sufyan, ko mai gida, ko honorable, ko your excellency, ko your royal highness, ko alarama, ko akramakalla. Na'am, kada a kira sunan mai gidan kai tsaye. Wannan zai sa yaji ana girmama shi, ana mutunta shi. Idan kina magana da shi kada a ji sautin ki sama da nashi, kullun ya zama sautin ki shine kasa. Da mutum yana nesa sai ya dauka mai gidan shi kada yake magana, alhali kina wurin magana da ya kuma kina tattaunawa tare da shi, amma ke muryar ki tana yaya? Tana kasa da muryarsa. Mata da yawa suna da matsala, wato mace tana da murya guda biyu. Akwai murya ta in tana magana normal magana, akwai murya ta idan ta tashi tana cikin matantakar tana jin rangwada da kwalisa, to akwai wata murya ta musamman da take da ita. Ita wannan muryar ita ce mai laushi, ita ce mai sanyi, ita ce mai zaki cakwai cakwai. To ita wannan muryar haramun ne a yi wa wani a duniya in ba miji ba. Shine ma'anar ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa.
Ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa. In ittaqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa.
Allah madaukin sarki yake fada wa matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, yake ce musu fala takhda'na bil qawli, in kuna magana da wanda ba mijin ku ba kada ku rinka magana da murya mai sanyi, kuna lankwasa murya, kuna da kurkwasa da ita. Wannan zai jawo fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun, wanda a zuciyarsa akwai cuta ta sha'awa sai ya dauka zai yi wani abu da ku. Ita wannan muryar specially an yi rizabin wa mai gida ne, shi kadai yake magana da shi da ita. Idan ba mai gida ba, duk namijin da kike magana da shi wannan murya ta gatsau-gatsau da shi ake mata magana. Ko da malamin ki ne na makarantar Islamiyya, karki je zaki masa tambaya kina da lankwashe murya, kina akramakalla hadisin ne ban gane ba. Malamin yana da hankali kawai ya sallame ki, domin kina so ki diga masa musifa a cikin zuciyarsa ne. Saboda haka ko da malamin ki na Islamiyya kike magana gatsau-gatsau, Allah gafarta malamin, tambaya ce menene tambayar? To ni hadisin ne an gane karatu? To ku inda kuke samun matsala shine the opposite is the case. Idan tana magana da mai tallar dan kunne tana so ya mata ragin naira 20, nan zaka ji tana lankwashe murya tana ayya malam Muhammadu, wai sunan ma sai da ta zabo sunan da yafi kowane zaki a duniya sannan ta bashi. Amma in tana magana da mai gida kaji tana daka masa tsawa har azara na motsi a cikin daki. Na'am, an mutunta mai gida ba a karrama shi ba. Yana daga karrama mai gida komi nashi a cikin gidan ya fahimci na musamman ne. Cokalin da yake cin abinci da shi ya fahimci babu yaron da za a bari a gidan ya ci abinci da cokalin. Kwanan da yake cin abinci da shi ya fahimci cewa an tana da wannan ba mai tabawa. Butar da yake alwala da ita ya fahimci wannan an keɓance ta tashi ne. Da yaro ya zo da taba ce kai baka da hankali ne butar baban naka, to in baban yana kusa sai kansa ya wani gingirin gim, ashe butar sama babban butar. An gane da karatun yake, mai gida ya fahimci kina ganin mutuncinsa, kina girmama shi, kina karrama shi. Wannan shine ka'ida ta daya. Ka'ida ta biyu shine ar-riba bi qawamatihi, ki yadda mai gidan shine oga a cikin gida. Musulunci da yazo ya halicci maza ya halicci mata, sai yace aure kamfani ne, kin kawo shiya shi ma ya kawo shiya, kowa ya zuba hannun jari, amma duk kamfani yana da managing director. Wane ne managing director? Ba ke ce managing director ba, mai gidan shine wa, shine managing director. Wannan shine abinda Allah madaukin sarki yake nufi da magana ar-rijalu qawwamuna 'ala
ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim.
Allah madaukin sarki yace ar-rijalu mazaje qawwamuna 'ala an-nisaa'i sune masu tsayuwa akan lamurran mata. To akwai bukatar mijinki ya gane kin amince, kin yadda, kin mika wuya, kin yi saranda, kin yadda cewa shi mijin naki shine mai tsayuwa akan lamuran gida, kin yadda shine oga, shine boss a cikin gidan. Duk mai gidan da ya fahimci matarsa tana so ta yi kunnan doki da shi a wajen fawa a cikin gida, to wannan matar ta samu matsala. Idan ba ta yi sa'a ba kuma wata ran da kafa zai tunkuɗo ta daga cikin gidan. Me ake nufi da wannan? Shi namiji Allah ya bashi wani ƙarin girma a kanki, shi ke controlling din gidan, abinda yake so shi za a gudanar a cikin gidan. Ba za ki fita daga cikin gidan ba sai da izininsa da amincewarsa, saboda shi ne wa, shi ne oga a cikin gidan. Ban sani ba ko an gane wannan? Idan kika amince da wannan, to a lokacin ne zai gamsu cewa matarsa matarsa ce. Idan aka samu sabani tsakanin ra'ayinki da ra'ayinsa, matukar ba aya ce ko hadisi zai warware matsalar ba, to ki yadda cewa ra'ayinsa shine ra'ayi wanda zai prevailing. Idan miya za a cikin gida kika ce miyar kuka, yace taushe za a yi, ki amince da taushen za a yi. In wanke wanke kike yace bai da ai wanke wanke anan ba, ga inda za a mai da shi, ki yadda shine oga a cikin gida, ki mayar inda nan yace a mai da shi. Ban sani ba ko an gane wannan? To idan mijinki ya fahimci haka, akan ra'ayoyi kikan fifita ra'ayinsa akan ra'ayinki, to za a zauna lafiya a cikin gidan. Me yasa musulunci ya bashi fawa? Saboda shi ya fi shan wahala a wajen aurenki. Na'am, shi yasa aka danka saki a hannun shi. Yayin da namiji saurayi ya ga budurwa yana so ya aura, saurayin ne zai je gidan su budurwar hira, ko ita ce za ta zo gidan saurayin hira? Shine zai je ko wata ran ma ruwa ya dake shi akan hanyar sa ta dawowa? Na'am, iya abinda zai ta bugo waya ta ce ayya masoyina, ai naji haushi da ruwa ya baka kashi, amma dai ya bashi kashi ko ya bashi kashi ba? Na'am, idan ya je hira shi ke mata kyauta ko ita ke mata kyauta? Idan an zo daura aure, wake yin akwati mai taya, wake bada sadaki, wake kawo motar ƴan ɗaurin aure, wake kawo goro a wajen ɗaurin aure, wake tura motar ɗauko amarya, wake tura motar ɗauko kaya, wake sallama ƴan matan amarya, wake shirya girki a cikin Now, duka mun yadda wannan shi yake yi? To in ko shi yake wannan, to ya kamata a ce shi kuma yana da fawa akan wanda ake yi wa. Ita mace Allah ya yi ta 'yan hubul ganima ce, 'yan amore ce, ba ta da matsala. To shi yasa sai aka danka shugabanci a hannunsa, sannan kuma ya tsara ta kaifin hankali, ko da ta fi shi karatu za ka samu hango nesa da hararo nesa ya fi ta. Shi yasa mace in mijinta ya ba ta haushi sai ta ce ka sake ni, sannan take cewa ya sake ta nan ba za ta yi tunani in ya sake ta ta koma gidansu, shin akwai ɗakin da za a aje kayan ɗakin ta nan, aka turo amalanke ta kwashe kayan ɗakin nan a gidansu, akwai ɗakin da za a aje kayan? Ba za ta tuna da wannan ba. Ita in ta koma gidan nasu, akwai ɗakin da za ta rinka kwana ko cikin yara za a sa ta? Ba za ta tuno da wannan ba. Yanzu babanta hankalinsa a kwance, isa na ɗakin miji, in ta dawo hankalinsa zai tashi, ba za ta tuna da wannan ba. Uwarta na da hawan jini, wataƙila hawan jinin zai tashi idan ta dawo gida, ba za ta tuna da wannan ba. Akwai 'yan adawa a anguwa da suke jin haushin uwarta mata, suna so su mata dariya, sun rasa kofa. Yanzu ga ta an sako ta, ta dawo gida, kofa ta samu, ita duk ba za ta tuna da wannan ba. Mijin nan shi ke siya mata sabulu da omo, ya bata kuɗin kashewa, ga ta tare da 'ya'yanta, duk wannan sai ta daina tuna wannan. Ita kawai ranta ya ɓace kawai a sake ta. Ba za ta gano wannan ba gaba ɗaya, sai an sake ta ta koma gida, sannan za ta gano wannan. to kaga hangen nesan ta da yake hangen nesan sa ba shi yasa musulunci yace to shine oga a cikin gida idan zaki yadda ki ba mai gida wannan to yin Allah yadda sai kin mallake shi sai an kai matsayin da ra'ayinki kuma yake amfani Allah ta'ala ya sa mu dace abu na uku shine malazamatul bayt ana so mace ta zama zata linzirci dakin mijinta kamar yadda Allah yake wa karna
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
الله مدر في سركي إلى مغانا دماتا عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم سيتي وقرن في بيوت كنا كنا سوء أتكين دعو كنا نكو كنا سوء أتكين دعو كنا نكو واتو كما أسامر وأزبع أقوانو إذا أكبر وين يسامك ممن تبير zaku ga ruwan ya natsu ya kwanta lib a cikin kwanan haka ake so mace ta zama a ɗakin mijinta wato abinda ayar take nufi ana so ya zama duk inda kika je duniya baki a samu natsuwa sai kin dawo ɗakin ki idan kin je gidanku ki ji kaman kan kaya kike hankalinki ba zai kwanta ba sai kin dawo ɗakin mijinki in kin je gidan ƙawarki ki ji kaman kan kaya kike ba za ki samu natsuwa da kwanciyar hankali ba sai kin dawo ina sai kin dawo ɗakin mijinki to irin wannan mata za mu ga mijin yana santa akwai mata waɗanda kafa su kaikai take saboda yawan bala'i da suke da shi in tana ɗakin mijin sai ta ji kamar muntsirin ta ake yi kawai sai ta fige shi jabi kawai ta yi wuce na'am wannan ba daidai bane kuskure ne to kenan haramun ne mace ta fita da ɗakin ta ya halatta amma da sharɗi guda biyu sharɗi na farko ya zama ta yi shiga wacce Islam ya dace da ita sharɗi na biyu da izinin mijinta saboda haka ba za ki fita ba sai kin nemi izinin mai gida neman izinin mai gidan kuma da dama daga cikin ku ba su iya neman izini wajen miji ba za ku ga labari kawai ake bai wa mijin irin abin da ake cewa for your information ba wai request ba bukata ce ta kawo application ba sanar da shi take suna zaune suna tadi sai ta ce yawwa baban dan Asabe kada in manta gobe in Allah ya kai mu zan tafi gidansu ta sallah dan ta haihu daga nan in wuce in gidowo ta asibi dan ba ta da lahiya aka ce yau kwana uku to daga nan in je gidan Asabe in na ga da lokaci sai in ƙara ta gidan larai na'am in tambaye ku tsakanin ku da Allah wannan neman izini take ko labari take bashi wannan ba neman izini take ba tana bashi labarin program dinta a wannan ranar ne labarin program dinta a wannan ranar take bashi wannan mace bata kurbi sunna ba balle a ce ta sha ta koshi ina magana sai wannan wace wai wannan ma mai dama dama ce wai akwai wacce ma karo suke da mijin a zaure ita za ta fita shi zai shigo saboda haka a wajen zaure ne za ta kusantun kuɗe shi tace da Allah ba ni hanya saure nake ta sallah an ce ba ta da lafiya ka san tare muka yi wasan kasa dan ma kullun ɗakin ka duba akan window kalalu ba a hankali kare fada daga ciki wai shi yanzu a zaure wai suke karo wai tana sana ba shi adiras da inda zai samu dan makullin dashi yayi ko ki aka ba takarda da biro aka ce ki rubuta sunayen yan wuta ya kamata ki san sunan wannan matar aji ba haka ake yi ba wani dan wani na faɗa min yace wallahi ya san wani mai gida idan ya dauko bako za su je gida bako ya same shi a office za su je gida sai ya ce to daga tabar in kira ta a waya in ji ina take wobe ma san inda matar take wai sai ya kira ta a waya ji inda take wani dan wani na Abuja wai sai dauko waya buga hajiya kina ina tace wallahi gani nan a garki to to kuma da wai muna so mu zo gidan tace to shikenan ku dan jira minti 20 zan bi ta area 11 akwai dan abin da zan yi to daga nan sai in bi wai saboda haka su zai su jira tukuna daga nan zuwa minti 30 akwai abubuwan da bata kare ta ba sannan ta dawo gida bai ma san inda take ba to wannan da ita da babu a cikin gida akwai bambanci wani bakin ciki wannan zai ji saboda wannan matar ta yi yaji babu abin da zai dame shi saboda ta mai da kanta ba kowa a cikin gida ba ana so ki zauna a cikin gida ki sabar wa mijinki da zama tare da ke yadda minti 30 in baki nan sai ya tagayyara minti 30 in baki nan sai ya ji kadaici sai ya ji ya shiga halin arkana da ni iyasu to a lokacin ne kika zama mata a cikin gida Allah ta'ala ya samu dace. Na'am. Ka'ida ta hudu. As-sarahatu fil qawl. As-sarahatu ma'a az-zawj. Wato duk sanda zaki zauna da miji kike zauna da shi da saraha. Me ake cewa saraha? Shine baki boye masa abin da ke cikin zuciyarki. Baki boye abin da ke cikin zuciyarki, wannan shine abin da ake cewa saraha. Duk abin da ya faru a cikin gida, wani abu da ya kamata ya sani ko menene, to ki tsaya ki sanar da shi. Akwai mata da suka iya nuku-nuku da muku-muku a cikin gida. Etta za ta iya tafiya party ta kwana biyu, amma ta boye wa mai gidan ba zai iya ganewa ba. Wato yana da hatsari kwarai da gaske. Wannan ne dalilin da yasa zaka samu a wani gida mai gidan bai sani ba, yar har ta lalace, har ta yi cikin shege, cikin har ya kai wata hudu ko wata biyar, ita uwar duka tana sanar da abin da yake faruwa, amma uban bai sani ba. Ta san munafurci da nuku-nukun da za ta yi ta boye maganar. Irin wannan mata ba ta da saraha. Abinda ake son mace ta zama a ɗakin miji, ko laifi kika yi masa, idan ya zo ya fara jin laifin a bakinki, mai gida wani abu ya faru sai kai haƙuri. Me ya faru? Ina enlargement ɗin na Ayatul Kursi wanda ka sayo daga Saudiya? Aka abin nan ito ban sani ba, ina goge ya na gizo sai na turo shi ya faɗo. Abin ya mun zafi sosai, na rasa yadda zan yi, amma dai ya kamata in gaya maka. Biye da ransa zai ɓaci sai ya ji sassauci. Saboda a bakin waye ji? A bakin ta ji. Duk girman laifin da zaki yi mai gida, in dai a bakin ki zai fara ji, kamin ya ji a wani wuri, kuma ya bincika ya ji abin da kika gaya masa gaskiya ne, to bai da zaɓi sai ya so ki, bai da zaɓi sai ya ƙaunace ki. Sai kin ga laifuffukanki a wajensa ba sa shafa miki baƙin fenti. Wani lokaci mace irin wannan za ta yi wa mijin laifi, amma saboda approach da ta yi wajen sanar da shi, sai ya ji laifin ma ya sa ya ƙara ƙaunarta. To dole sai an samu abin da ake cewa as-saraha. Idan baki da saraha tare da mijinki, abubuwa da yawa za ki rinka ɓoye masa, sai dai shi zai gano ta wata hanya, to ba yadda zai yi trusting naki, ba zai iya amincewa da ke ba, ba zai iya yarda da ke ba. Daga lokacin da kalmar amincewa da yarda ta ƙaura ta tashi ta yi hijira tsakanin miji da mata, to daga lokacin zaman aure ya shiga halin ni'iya su sai dai yadda Allah yi. Shi yasa ku rinka tarbiyyar ƴaƴanku mata akan wannan. Kar ki koya mata munafurci da nuku-nuku. In ta taso da haka za ta je gidan miji. To ita ta shiga bala'i, mijin ya shiga bala'i, kuma an rinka sako maki ita kenan. Allah ka gafarta mana. Abu na biyar shine as-sidqu fil qawl. Ki zama mai gaskiya wajen magana. Allah madaukin sarki ya ce ya ayyuhallazina amanu taqullaha.
Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as salihin.
Ya sake cewa ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qul.
Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida.
Allah madaukin sarki yace ya ayyuhallazina amanu, ya ku da suka imani, ittaqullaha, ku ji tsoron Allah, ku kiyaye dokokin Allah, wa kunu ma'as sadiqina, sannan ku kasance tare da masu gaskiya. Allahumma ij'alna minas sadiqin. Allah ya sake cewa ya ayyuhallazina amanu, ya ku da suka imani, ittaqullaha, ku ji tsoron Allah, ku kiyaye dokokin Allah, kuma in za ku yi magana, wa qulu qawlan sadida, ku faɗi magana wacce take daidai. Wato ka auri mace mai faɗin gaskiya, harshen ta bai iya ƙarya ba, duk abin da za ta gaya maka gaskiya ta gaya maka. Ka auri mace mai tsada, ka cancanci ka shimfiɗa tabarma a ƙofar gida, ka zauna a rinka zuwa ana maka congratulation saboda nasarar rayuwa ka gama samunta. Sai dai kun san abin ban tausayi, masu gaskiyar a cikin matan su ne 'yan kaɗan. Masu gaskiyar su ne me? Su ne 'yan kaɗan. Mata da dama daga cikinku ƙarya ta kama harshenku. Ƙarya ta kama harshenku. Za ta iya yi miji ƙarya, za ta iya yi miji ƙarya a kan 'ya'yan gidan, za ta iya yi miji ƙarya a kan buƙatarta, za ta iya yi miji ƙarya a kan kishiya, za ta iya yi miji ƙarya in tana son ta je anguwa, inda za ta je ba nan za ta gaya mashi ba. Za ta iya miji ƙarya ta ƙirƙiro wata larura a gidansu tana so ta je, alhali ƙarya ne, wata buƙata daban take da shi. Daga lokacin da mace ya zama na ƙarya ta riga ta kama harshenta, to wannan mata tana da matsala, kuma tana da wahalar zama, kuma mijin da ya aure ta ya cancance ya zauna ƙofar gida a je a masa jaje. Allah ka gafarta mana. daga lokacin da mai gida ya miki shaida duk abin da kika faɗa gaskiya ne, kin san wani abu yakan kai matsayin da zai yadda da ke yadda ta ƙarshe. Yayin da kika samu wannan yaddar yarda ta ƙarshe, zaki ga shawarar sa da ita zai aiki, shawarar ki da ita zai aiki. Duk wani information da yake nema, idan kika faɗa masa sai ya ji magana kamar hadisi ingantacce a Sahihul Bukhari, an riga an gama bai da kafa akan wannan, to dole ne miji zai kaunace ki kuma zai so ki, kuma sai kin mallaki kan hadda kafawo. Na'am. Abu na shida, la tuksiril jidala ma'ahu, kar ki zama mai yawan jayayya da miji, kar ki yadda ku zauna da miji ai ta gardama, kar ki yadda da wannan. Duk lokacin da kika ja daya miji ya ja, kika kara gwada ja, kika ji ya rike gamgam, sake mashi mai gida kai ke da gaskiya. Ina fata an gane wannan. Yayin da wato shi namiji wani irin taurin kan tsiya ne da shi, kuma da dama daga cikin mazaje suna da son kai, sau da dama ya san shi ne bai da gaskiya, amma gani yake in ya karbi rashin gaskiya kamar ya faɗi warwas, ai shi ne babba, sai ya tsaya ya cije. In kin ce sai kin gamsar da shi keke da gaskiya, to a lokacin sai ya hau dokin san zuciya banna da ake kaucewa sai ta auku. Ina fata an gane wannan. Amma idan kika sake mashi kika tara masa ƙasa, shi da kansa idan ya dawo ya zauna yayin karatun ta natsu, sai ya gane cewa abin da ya ba daidai bane. Wata ran sai kiga ba zai iya gardama da ke ba, da an fara magana sai kiga ya sake mishi, ya sake miki. Amma daga sanda kika rika jayayya da shi, to yanzu nan kimar ki da girman ki da darajar ki za ta fado ƙasa. Mafi yawan mata da kuke ji mijin su ya kwashe su da mari. Yana faruwa ko bana faruwa? Aka samu miji wanda bai karatu ba, bai san cewa a mari mace a fuska haramun bane. Ana samu ko? To amma mafi yawa matan da kuke ji mijin ko yayi bismillah ko bai yi bismillah bai kwashe ta da mari. To idan kuka bincika sai kun samu irin matan nan ne masu gardama tsiya. Idan aka yi gardama, aka yi gardama ta Quraishi, rasa me zai faɗa? Sai ya daga hannu a lokacin sai dai ta ji a fuskar ta. Allah madaukin sarki ya sauka. Saboda haka kar ku yadda ki zama wannan. Rike wannan yana daga cikin hanyar da za ta ainihin sa miji ya soki, ya girmama ki, ya mutunta ki, kuma da wuya ka ji miji ya iya faɗin mummunar kalma a kanki. Amma in kin saba masa kuna gardama, tun yana jin nauyin ya faɗa miki bakar magana, idan bai san addini ba wata ran har ashar sai ya yi miki. Allah ya sauka, Allah ya inganta mana zamantakewar auren rikin mu. Na'am. Ka'ida ta bakwai shine kuni nazifa, zama mai tsafta a cikin gida. Zama mai me? Mai tsafta. It's very very important. Maza suna son mace mai tsafta koda su ba su da tsaftar. Shi namiji koda shi bai da tsafta, zai je kasuwar ƙauye ya dawo yayi zufa, yayi bidig bidig, yayi jigib jigib, yayi dakwan dakwan, yayi dawan dawan, ya kuma kwanta haka bai yi wanka ba, to a ransa kuma yafi so matar sai ta yi wanka, ta shafa turare, ta sha jambaki da hoda da gazar da barbada kumatu da dangwale goshi da jagira da jalebe da, to yana so duka sai ta hada wannan kafin ta zo kusa da shi. Haka ne ko ba haka bane? To a sanadiyar haka, daga hanyar da ake bi a samu kan miji a mallake shi, akwai ki zama mai tsafta a cikin gida. Ya za ki zama mai tsafta a cikin gida? Ki zama mai yawan wanka. Idan ba ruwa a unguwar Dosa, to ki wanka sau uku a rana ɗaya ya isa. Idan akwai ruwa kuma ki ta yi hasa yadda Allah yi. Amma idan ba ruwa, to aƙalla ki sau uku. Ki wanka da safe, ki wanka da rana, kamin ya dawo daga ofis, yadda zai same ki cikin yanayin da ya dace, sannan ki wanka da daddare. Sannan ki lura da tsaftar ɗakin ki. Mai gida in ya shigo ɗakin ya ganshi kwas-kwas, ko kina da jariri ko yara ƙanana, ba hujja ne nake bar ɗakin ki kaca-kaca ba. Dole ki koya wa yaron yadda zai zama ɗaki yana cikin natsuwa. Ki lura da mai tsaftar gadanki. Amma kin wata uku baki wanke zanin gadan ba, ba a ɗau mataki a kansa ba. Dole mijin ya kwanta kan gadon ya rinka mummunan mafarki saboda bala'in dauɗar da ke kan gadon. An masa adalci ba? Masa adalci ba? Na'am. Ki zama mai tsaftar banɗakin ki. Tsafta ta farko da tafi kowace muhimmanci shine tsaftar jikin mace. Daga nan sai tsaftar tufafinta. Daga nan sai tsaftar ɗakinta. Daga nan sai tsaftar banɗakinta. Daga nan sai tsaftar kitchen. Daga nan sai tsaftar tsakar gida. Haka matakan suke. Ki tabbatar da cewa kin tsaftace waɗannan. Duk mijin da ya auri mace da take da tsafta, to yakan so wannan matar yakan kaunace ta da kaddara za ta sa su rubu da ita bai mantawa da ita domin in ya aure wace ba ta da tsafta duk matsalar da ya gani sai ka ji ya ce ka ga ranar Zainabu billahi allazi sanda tara nan na'am mai tsafta ce wannan shine dalilin da ya kawo haka ina ba ta an fahimci wannan saboda haka wannan kaida ku rike ta kwanukan cin abinci ki tabbatar da an tsaftace su kwanan mai gida ki tabbatar da an lura da shi na'am banɗakin ki in ya shiga zai yi wanka ya samu shi cikin tsafta ko sabulun karki bashi da soso a cikin kwandon wanka wanke sosan rataye shi a wuri daban ya bushe sabulun kato a tube ki aje shi a gefe shi kuma ya bushe to daga nan baki da matsala sabulun da zai yi sati ɗaya na iya miki sati biyu idan kin dauki wannan matakin Allah ta'ala ya samu dace na'am ka'ida takwas shine ki rinka masa ado akwai bambanci tsakanin tsafta da kwalliya tsafta ta jiki shine jiki an wanke shi kwalliyar jiki shine mai da aka shafa da turare da shafe-shafe da barbade-barbade da aka yi wa fuska wannan shi ake cewa kwalliya tsafta ta tufafi shine tufafin an wanke shi kwalliya wa tufafi tufafin bayan an wanke shi an goge sannan matar ta san yadda za ta saka tufafin idan baki ya daura zani ba abun kunya bane bincika an go kuwa tafi kowa ya daura zani roki mai gida ya baki dama ki je ta koya miki ina fata an gane wannan akwai matan da sun ya daura zani in ta daura zanin sai ka kasan zanin kamar an ja layi da rula haka da ko ba haka bane idan ta gitta ta gaban mai gida ko wuridi yake service sai fadi kasa saboda kawai yadda zanin ya dauru da yadda take takawa to akwai wacce bata iya ba in ta daura zanin can kasa wajen mahadar sai zanin yayi bakin aku sai ka gabar zanin ta sauko yo wannan mai gidan ya kalle ta saboda zai kara kallanta ba zai kara kallanta ba kunga koda ta yi wanka ta iya tsafta amma ta iya kwalliya bata iya kwalliya ba je ki koyi daurin dan kwali in baki iya ba bincika ango kuwa ta iya daurin dan kwali ki je a koya miki kaman kala uku ko kala hudu ko kala biyar ya ake tura shi ya kalli kudu maso arewa ya za a ina fata an fahimci wannan da irin wanda ake wani mummurdawa a mummurda haka dan wani sagale shi akwai wanda ake in an murda ta baya sai a masa wuri tozo tozo idan ta dore lullubi a kai ko gele sai ka dauka gashi ne aka tara a wurin alhali wata ciwa-ciwa ce kawai aka yi now amma dai abin ya burge ko bai burge ba ya burge ya bada sha'awa mai gidanki ne ana bukata ki dauki dukkan matakan da zaki ka tangance shi kada ya fita waje wata ta dauki hankalinsa wannan ko ba zai yiwu ba sai ke in kin aikin office dinki idan baki aikin office dinki ba dole a samu me dole a samu matsala maza suna son mace wacce ta iya dress ta iya kwalliya ta iya ado domin ita ke taimaka musu wajen runtsa idanunsu su daina kallon mata waɗanda ba su halatta ba a waje Allah ta'ala ya sa mu dace shi yasa mazajen kullum muke musu wa'azi su rinka saya muku kayan kwalliya su rinka saya muku kayan ado idan Allah ya buɗa musu su rinka saya muku wadatacciyar sutura kuma idan kun yi adon su rinka zuwa suna ganin adon domin ana samun matsala ban zamanta ba nayi wata lecture akan muhimmancin mata su rinka yin ado a garin Yamai a jamhuriyar Niger mata Dubai sun halarci taron sai wata ta rubuto tambaya tace ana gafarta mallam ai mu babban matsalar mu idan ka yi adon mijin da zaka yi wa adon maya zaka yi ka same shi kamar sa adon rigimar take tace bayan ka gama abinci da daddare zaka sha kwalliya ka sha ado ka daura dan kwali ka turo dan kwalin gaban goshi shi kuma yana can ya shiga cikin gari tun dan kwalin yana gaban goshi har ya dawo tsakiyar kai har ya koma kiyaye har ya isa kasa bai dawo gidan ba wani lokaci sai kin kwanta kin yi bacci jambakin da kika shafan ya hado da yawun bacci duka sannan mai gidan zai dawo kwalliyar ta yi amfani kwalliyar ba ta yi amfani ba to shi yasa su ko mazaje muka musu wa'azi su ji tsoron Allah su kuma abin da ya kamata su yi su rinka yin abin da ya kamata su yi amma abin da ke da muhimmanci gwargwadon halin da kika samu yi kokari ki zama mai kwalliya sannan duk tufafin da miji ya ga wata ta sa a waje ya bashi sha'awa ya halatta ya kawo miki ki saka ko irin kayan ya jujo ma jujun nan ne ya fita kan hanya ya ga wata arniya ta dan sa wani mini skirt na jeans an dan tsaga ta baya ya dan daure hakan nan abubuwan sun dan yi cip-cip haka na'am kallon farko da yayi an yafe mashi in ya kara ya shiga zunubi a ina yake sayarwa a layin yan gwanjo ake sayarwa daga nan sai ka wuce layin yan gwanjo ka je ka siyo ba sai siyo matarsa ba ya halatta ya siyo mata da daddare in yara sun yi bacci ya kulle kofa ya ce to saka wannan in da saka yake to dan jashi sama sosai, in ta jashi to dan taka in gani left right left right ya halatta bai saba wa Allah ba. Kun bai karatu ana rama ka bai karatu na'am. Ka'ida ta tara, ka'ida ta tara kuni azbatal kalam, ki zama kin iya magana in kira so mai gida ya soki sai kin iya me. Akwai matan da ba su iya magana ba, ko tadi kuke da ita zinnan zata baka haushi, kai ka dan gano na abu a waje ita bata gani ba tana cikin gida, ka zo zaka bata labari da ka fara kana cikin bayani, tace da ka ta mai gida tsakaninka da Allah haka akai, tace eh haka akai, sai to kace wallahi tallahi. Now labarin da kake so ka bata sai ka ja shi da kanka, ko ba zai fita kanka ba, zai fita kanka. Ana son mace zama ta iya magana, ta san wasu kalmomi ake faɗa wa mai gida. Ku ga zafin kai irin na Fir'auna da magana matarsa take control ɗin sa, lokacin da ya dauko adda Annabi Musa yana jahiri yace zai dada kansa, matar Fir'auna Asiya sai ta zo magana kawai ta gaya masa sai jikin sa ya sanyi. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي
ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون.
ما تشرع أولا أنت كي ستزو تكلف فرعون تسي قرة عين لي ولك حبا ميجرا wannan jaririn ai sanyin ido ne a wajenka, ni ma sanyin ido ne a wajena. Akwai hikima anan, duk sanda zaki magana da mai gida akan wani abu da kike so, nuna masa ta inda shi ma abin zai amfane shi, karki nuna masa inda abin zai amfane kike kadai. Fa'idar nuna masa fa'idar ba ke kadai zaki samu ba, shi ma akwai ta inda fa'idar za ta shafe shi, saboda yawancin mazaje suna da san kai, in ya fahimci ke kadai zaki samu fa'idar sai ki yarda. Ina fata fahimci wannan, amma idan ya fahimci cewa shi ma akwai fa'idar inda zai samu, to sai ya amince. Kina so a sayo miki greta saboda markada ta tasiri da tumatir a cikin gida, kar ki ce mai gida ka sayo min greta saboda in samu sauki, markadan nan wahala ne da shi. Sai ce to menene wahala da ke cikin markade, saboda yanzu ya fahimci ke kadai zaki samu fa'ida. Amma in kina da hikima ki ce mai gida eh kaga kakan yi baki muhimmai masu mutunci, irin wannan bakin bai kamata a ce tumatir da tatasai za a kai a markado a injin nika bane, saboda tana yiwuwa sai da aka markada wake sannan sai a markada tumatir din, sai ya rinka hamami a ce kayi baki masu daraja sun zo gidanka gidan mutunci, a kawo musu abinci su ji abincin bai yi ba, mai gida ne sai bakin ciki ya kashe ni. Amma da zaka samo mana greta, duk da cewa tana da wahalar amfani, to irin wannan lokacin zan samu yadda zan fitar da kai kunya. Sai ce to Allah ya miki albarka, in zan fita gobe da safe ki tuna mu, in ma guda uku kike zuwa aka ku, saboda yanzu ya ji ta inda shi ma abin zai amfane shi, ba inda zai amfane ki kawai yake fuskanta ba. Yawancin mata kukan gagara gano wannan hikimar in kuna da bukata a wajen mai gida, an gane wannan. Sannan sai ta ce masa la taqtuluhu, kada ku kashe shi. Fir'auna shi kadai ne bata ce la taqtuluhu, kar ka kashe shi ba, sai ta ce la taqtuluhu, kada ku kashe shi, saboda ta san mai girman kai ne. Masu girman kai suna so in kana magana da su kai kamar da mutane da yawa kake magana. Ana magana da gwamnati a ce ranku ya dade, muna bukatan ku kaji, ana magana da mutum shi kadai amma ana ku kaza ku kaza ku kaza, to ta san mai girman kai ne mutakabirin jabbar. Wannan ya nuna akwai bukatan ki study namijin ki psychologically, ki gama gano yadda yanayin tunanin sa yake, a wannan lokacin ne zaki gane yadda ya kamata ki magana da shi. Ina fata an gane wannan. Idan kin zo magana da shi kuma sai kin zabo murya da tafi kowace zaki da dandano da test, ita zaki magana da ita a daidai wannan lokaci. Kalmomin sai kin zabo masu kyau, sannan ki musu kwalliya, kira ta ya musu lu'u'u kamin ki mika wa mai gida. Matar da ta iya magana takan samu kan mai gida a wannan lokaci. Sai ta ce masa a sa'an yan fa'ana, ai muna fata wannan yaro ya amfane mu, awanar ta kiza huwalada ko ma mu rike shi a matsayin da. Allah ya ce wa hum la yash'urun, Allah ya ce su kuma ba su sani ba. Ashe Usama wato George Bush ne tsinto Usama bin Laden ya kawo ciki, yake cewa idan kina cikin yadda da ni na kan gane, idan kin yi fushi da ni na kan gane. Aisha radiyallahu anha ta ce wa kaifa zalika ya rasulullah, yaya kake gane in ina cikin yadda da kai, ya kake gane in ina cikin fushi da ke? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, idan kina cikin yadda da ni, idan zaki rantsi sai ki ce wa rabbi muhammadin, na rantsi da ubangijin muhammadu. Amma idan na baki haushi kin fusata, in zaki magana da ni sai ki ce wa rabbi ibrahim, na rantsi da ubangijin ibrahim. Aisha radiyallahu anha tace, haka ne ya rasulullah, duk lokacin da kaji nazo zan yi rantsuwa nace na rantsi da ubangijin ibrahim, to na dan ja iska ne sai in ki fadan sunan ka, sai in fadi sunan kakanka. Ku ji saboda iya maganar sa, wai ta fusata tayi fushi, amma annabi bai iya gano tayi fushi sai dai a cikin rantsuwar ta nan zai iya ganewa. Nan ma da bata kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, sunan wa ta kira? Sunan kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kira. Wannan shi yake nuna cewa lalle mata akwai bukata ku zama kun iya magana yayin da kuke magana da mai gida. Shi yasa mata zaka ji suna fushi, sai a ce ai idan miji yana dakin wance, har sha biyu na dare zaka ji dariyarsa daga waje. Amma in yana dakin wance da ya shigo karfe 9, karfe 10 ya kwanta yayi bacci, to ai ba laifin sa bane, laifin ta ne. Laifin waye? Laifin ta ne. Bari in fada muku ka'ida. Raba kwana shine musulunci yace sai mai gida yayi adalci. Idan kana da mata biyu, in nan kai kwana ɗaya, nan kai kwana ɗaya, ko nan kai kwana biyu, nan kai kwana biyu, wannan shi aka dora maka. Kun gane wannan? Amma idan ka kwana a ɗakin, me za ka yi a cikin ɗakin nan? Ba a dora maka adalci ba. Kai watakila ba ku gane karatun ba. An gane karatun? Inda aka dora masa adalci, kwana a ɗakin. Amma idan ya kwana a ɗakin, me zai yi cikin ɗakin nan? Ba a dora masa adalci ba. Ah, wannan ta iya labari, ta iya tadi. Mai gida yana zuwa ta shirya yan labaranta da kwalliya da kwalisa da abubuwa da sauransu, ta rike shi suna tafiya har karfe 12 na dare, bai jin bacci saboda ta iya magana, ta iya tadi. Wannan kuma yazo ya same ta, yi wani dunkunkun da ita. Yan labaran da yazo da su kamin karfe 10 na dare sun kare ita, ba contribution da za ta kawo. Ya fara gyangyade, sai ya kwanta ya bacci. Ya saba wa Allah? Bai saba wa Allah ba. Wannan ran da zai kwana a ɗakin ta, ta sha kwalliya, ta sha ado, ga kalmomi masu daɗi, ta ja hankalin sa ya kwanciyar aure da ita. Wannan kuma yadda ta fito daga kitchen, haka ta zo masa kan gado, zaninta nan albasa, nan attaru, nan kuka, nan kanwa, nan talge, nan tsidahu, ta zo masa kan gado tana hamami wal hamhamatu da hamhamatu. Ai shi da kansa tana matsowa, za ka ga yana matsawa da baya. In ta haɗa shi da bango kuma abin ya zama allazina iza asabatuhum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. In ba su abu sai ka ji mai gida fara atishawa. Sai bai kwanciyar aure da ita ba, ya saba wa Allah. Laifin waye? Laifin ta ne. Watakila yanzu kun gane karatun. To Allah ta'ala ya samu dace. Na'am. Ka'ida ta 10 shine kalimatul hub. Idan kina so mijinki ya so ki kaunace ki, sai kin iya kalmomi na kauna da soyayya. Ana so ya zama kin san kalmar da zaki faɗa wa mai gida, kalmar ta ƙara jefa ƙaunarki da soyayyarki a cikin zuciyar mai gida. An gane wannan? Nuna masa irin ƙauna da soyayyar da kike masa da kalmar da za ta ɗiga sinadarin ƙauna a cikin zuciyarsa. Wannan dole sai kin koya, dole sai kin iya. Ina fata an fahimci wannan. Idan za ki magana da shi, a samu lokacin da watakila da wani suna na soyayya za ki kira shi, ko masoyina, ko sahibina, ko habibina, ko sadaukina, ko jarumina, ko kokona, ko ko wata kalmar in giga masa in yi wasa sai su mai na zaune kan tirisita. Sai aka tsora wa nauyin ki san irin kalmomin kauna da soyayya da zaki ga mai gida. Ina fata fahimci wannan. Kamar yadda shi ma aka tsora masa wannan. Ku kalli Aisha radiyallahu anha, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata labarin Ummu Zara, da yadda Ummu Zara mijin take son ta, yake kaunarta, yake kyautata mata, da ya gama sai ce, ana laki ka abi zar'in li ummi zar'in, ni a wajenki kaman abu zar'i ne a wajen Ummu Zara. Aisha tana daga kai ta kalle shi tace, bal anta khairul li min abi zar'in li ummi zar'in ya rasulullah. Ya manzon Allah, ana magana ka wane ne kuma abu zar'i? Ai kai ka fi alkhairi fiye da abu zar'i ga Ummu Zara a wajena ya rasulullah. wannan kalma ce ta kauna ku da soyayya ko ba kalma ce ta kauna da soyayya ba ana so dole sai kin sani da zaki fada mijinki kalma ta kauna da soyayya wannan yana daga cikin abin da ke kara dankon zumuntar aure miji yaji in ya bar inda kike babu abin da yake so kamar ya sake dawa inda kike domin shi aure gaba ɗayan sa an gina shi da kan soyayya da kauna ne shi yasa qur'ani ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum
wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون
الله ما تقولش سركيش من آياته لأن هذا على مومي ذاهو غنى كارفي يكون وبنجدي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا يدعى الله يحل تامكم ما تأيمكم إذا كان كونكم Allah yake litaskunu ilaiha domin ku samu natsuwa zuwa gare su Allah yake waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah ya sanya zurfafaffar soyayya da kauna a tsakanin ku kenan aure ana gina shi ne akan mawadda ya ma wuce mahabba akan zurfafaffar soyayya ake gina aure to duk abin da zai kara wannan soyayya ya karfafa ta wanda bai saba wa shari'a ba to ana bukatan sa domin wannan soyayya da kauna ta dore Allah ta'ala ya sa mu dace abu na 11 shine almadah wasa mai gida da koda shi da masa kirari da zuguguta shi wato shi mai gida yadda kuka san sarkin gargajiya a fadar sa haka mai gida yake a cikin gida yana son ya jima ta dake wasa shi take nuna masa duk duniya kaman babu wani namiji sai shi shi mai gida yana son wannan a lokacin sai kansa ya kara gingirin gim sai ya jifa a shi din ne dole sai kin koyi wannan sai kin iya wannan idan kishiyar ki ta iya wannan ke baki iya ba karki ga laifinta idan ta mallake mai gida dole sai kin iya wannan saboda dama zaki fada masa kalma ta zuguguta shi da girmama shi na'am ki ga kaman bai ji ba ko ya shiru bai tanka ba kuma ba haka bane ya ji kuma kalmar ta samu rijista a cikin zuciyarsa ko ba zai taɓa mantawa da ita ba ba sani ba ko kun gane wannan ba mijin ba kaddara ko ke a matsayin ki na matarsa duk kalmar da mijin ke ya wasa ki zaki ji dadi ko ba zaki ji dadi ba kina zaune da mai gida ko ke ya kura miki ido mai gida wani irin kallo kake min yau kan baka taba gani na ba ki kin san wani abu kuwa tace a ce wallahi kullun ƙara kyau kike kina dan ƙara wani yarin ta yarin ta haka tace ka ji ka da zolaya yanzu ni ha wani kyau nake da shi yace a saurara ki ji ai rana nake ganta da haske ita bata san tana da hasken ba masu kallanta ne suka gano haka fulawa da kika ji tana da kanshi ita bata san tana da kanshi ba waɗanda suka sunsuna ne suka ji saboda haka ke ba za ki iya gane kyan da Allah ya baki ba amma ni da Allah ya bani ke ni na san ni'imar da Allah ya mun kuma kullun ƙara masa godiya nake mai gida kai wallahi in wasan ka amma bari ta biyo ku tsakanin ku da Allah ta ji dadi ko bata ji dadi ba idan ya fita har san da zai sake dawowa za ta manta da wannan kalmar ba ta mantawa da wannan kalmar iya rayuwarta to yadda kin ga irin wannan kalmar za ta miki tasiri a cikin zuciyarki to haka in kin fadawa mai gida kalma ta girmamawa da kodawa haka yake ji ko tadi kike yi da shi nuna masa ba mai gidan da yake kula da gida kaman sa mai gida eh addu'a nake yi da godiya ga Allah da Allah ya bani kai ni gari nake yi gaba ɗaya an godo sa ba matar da tai sa'a da mai gida kaman ka kamata yanzu kaga a cikin gidan nan irin kokarin da kake yi wajen kaza da kaza da kaza ga zai ji dadi ko ba zai ji dadi ba zai manta ba zai taɓa mantawa ba ina fata an fahimci wannan so irin waɗannan kalmomin suna da ta'asiri a cikin zuciyar mai gida kada ku yi wasa da su na'am na 12 ashkuru ala ihsanihi duk kyautatawa da mai gida ya miki ki gode duk ɗan abin da mai gida ya kokuta ya kawo karɓi abin hannu biyu yaba yi godiya nuna kaman duk kasuwar ka duniya sai ya kawo miki to wallahi in kina yi wa mai gida irin wannan duk abin da ya mallaka a kanki zai kashe amma idan zai sayo ya kawo ki kushe baki yaba ba to kin kashe masa gwiwa wataran sai yayi sha'awar ya miki goninta sai ya tuna in yazo ba kushewa zaki mai gida ya kokuta ya je ya sayo miki Nigerian Wax a tamfa ta naira 300 yazo ya kira ki Zainaba eh a tamfa na sayo miki tace ah Allahu akbar mai gida hazani muka samu ki bude ki dauko ki duba
ki sa fara'a da farin ciki da murna da ya tsaya yana mamaki don saboda ganin dubu da duk kuke wannan murna da farin ciki da godiya mai gida Allah ya saka maka da alkhairi wannan kokarin da kake Allah ya biya ka yanzu yadda mazaje ke wahala yanzu makwabtan mun nan gurin ko shekaran jiya da kira aka yi abinci a gidan da yaya ake kokowa da abin da za a ci amma mu gidan nan bamu taba soke tukunya ba bayan wannan kuma yau hadda zani aka sa maka albarka Allah ya sa wa ƴaƴanka albarka Allah ya ba ƴaƴanka mazaje waɗanda za su rike su hannu bi duka mai da ka rike mu ni ban san to sai ya ji wani daɗi da farin ciki a ransa gobe Allah Allah yake ya saki ganin wani abu ya siyo miki na'am amma sai ya kawo zane ne na siyo miki sai kika karɓa sai kika fido sai kika duba sai kika yi tsaki yau da na ji kana cewa ka siyo mana zani na ɗauka wani zanin arziki ne na ɗauka super wax sai ko super holland ko aura ko exclusive yo ashe Najeriyan wace yo irin wannan a kamfar abun ban haushi ma mai hotan aku wacce su goggo tun suna ganin kai yayi ta ga gama na'am jikinsa zai sanyi ko ba zai sanyi ba to gobe sai ya ga wani abu yana sha'awan zai siyo ba zai siya miki ba Allah kansa in kana so ya kara maka ni'ima to ka gode masa wa insa azana rabbuka
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ
Allah madaukin sarki da kansa yake cewa la'in shakartum idan kuka gode la'azidannakum zan kara muku wa la'in kafartum in kuka butulce Allah yace inna azabi lashadid lalle azabata mai tsanani ce kenan Allah ma yana so a gode masa balle dan adam ballewa balle dan adam dole sai kin dauki matakin godewa mai gida bisa duk abin da ya kawo in ya wuce fa ne komi kankantar sa ya kukulla da kare su na mamiya na naira 200 in ya kawo ki yi godiya ki nuna murna ki da farin ciki amma kika bude nama mai ke kalla kika ce ni irin wannan ce fa nan ban ma sanya zan yi da shi ba to yanzu wannan dan naman duka tusuwa wa zan ba wa zan hana yau da sai wannan naman min da bari kai ma aka danda kawaki aka sada ban shi ba to gobe ba zai iya sayo miki kamar wannan din ba matsala zaki samu a cikin gida saboda haka mata ku yi kokari ku gyara wannan yana daga wato ainihin point na rauni da kuke da shi wanda ba ku gyara shi ba za a samu matsala Allah ta'ala ya samu dace na 13 shine addu'a lahu yi wa mai gida addu'a da dama daga cikin mata ba ku iya yi wa miji addu'a ba ana so ki zama mai yawan yi wa miji addu'a bayan addu'o'in da kike masa na boye to kuma ki rinka yi masa a bayyane a gaban sa ba lokacin da mai gida ake so ki masa addu'a kamar lokacin guda biyu lokaci na farko da safe in zai fita da safe zai fita zai tafi office ko zai je kasuwa to ki raka shi har zuwa zauri inda dai daga nan in kin wuce gaba za a ganki to karki ta inda za a ganki a lokacin ne zaki tsaya ki masa bankwana ki masa addu'a ya Allah ga mai gidana zai fita Allah ka kare mun shi Allah ka tsare mun shi Allah ka kai shi lafiya Allah ka dawo mun da shi lafiya mai gida Allah ya sa wa rayuwarka albarka Allah ya sa albarka cikin abin da zaka je nema Allah ya wuzuri aka albarka inna da ta haihu ka Allah mata albarka na'am wannan addu'o'i da zaki masa a ransa in ya fita wallahi har san da zai dawo ke yake tunawa bai iya mantawa da ke a yini babu wata wacce za ta jitta a gabansa ta burge shi na biyu in ya dawo gida daga jiyarsa ta dawowa bayan an karɓe shi hannu biyu ana wani abu a waje an dakatar ya yi sallama an karɓe abin da ke hannunsa an raka shi zuwa cikin ɗaki ya zauna to kada ki fita ana so ki zauna kusa da shi a daidai wannan lokaci ki faɗa masa kalmomin da za su sanyaya masa zuciya ya gane cewa ya dawo cikin gidansa ya dawo inda yake da gata ki mashi addu'a mai gida wannan wahala da kake sha a kan Allah ya sa ta zama sanadiyar aljannarka a lahira kaga yadda ka gaji kai zufa duk dai saboda mu Allah ki masa dogayen addu'o'i duk matar da ke yi wa mijinta wannan bai iya rabuwa da ita kuma wallahi ba kan ba har da kafafun sai ta samu abin da ya saura kawai Allah ya baku ikon yi Allah ta'ala ya samu dace ka'ida ta 14 al-i'tina'u bi ta'amihi lura da abincinsa lura da me lura da abincinsa ana so ki lura da abincin mai gida malamai sun ce cikin mai gida hanya ce da ake bi a shiga zuciyarsa, hanya ce da ake bi a shiga ina a shiga zuciyarsa. Ki san lokacin da mai gida yake so ki gama abinci, ki iya kokarin ki kin maintaining wannan time table, kina gama abinci lokacin da ya kamata. Ki koyi abinci, duk mijin da ya aure matar da bata yi abinci ba da bakin ciki zai mutu. Na taba ba ku labarin wani mai gida, wani mai kudi, makwabcinsa talaka tare suke cin abinci. Matar mai kudi bata yi abinci ba, matar talaka ta yi abinci. Mai kudi sai ya gama cefa ne amma ya kawo abinci sai ka ji miyar kamar an jika kan akuya a ciki. Shi kuma talakan kuka da wake da ruwa za a hada three alive amma ka ji miyar ta yi saboda ta iya girki. Rannan suna cin abinci, mai kudin yana cin abincin talaka yana santi don tare suke cin abinci. Yake kaga dai kai talaka ne dan shefan naka bai taka kara ya karya ba. Wake da kuka da ruwa sai dan magi da za a sa amma in tai miyar nan mallan sai ka ji miyar ta yi dadi zakwai zakwai. Yace amma ha gani matata in kawo kilo na hanta da na koda da kawo neck da kawo tail da kawo tozo da karafish da danyen kifi. Amma idan tai miyar a shaidai dai lokacin matar ta fito tana jin me yake faruwa tace to munafikin Allah idan ne miyar kuma sai ai kaka sai waya ya kalle ta yace ita ma sai tai dadi zakwai zakwai. In tambaye ku tsakanin ku da Allah abinda take so ta faɗa yake so ya faɗa kenan yayi ne na'am. Wannan shi zai nuna muku hatsarin da ke cikin mace bata yi abinci ba. Dole ki koyi abinci kuma ki koya bi ma'anar kalima. Kuma ƴaƴanku mata ku dage su yi abinci, ana samun matsala anan. Musamman ma a birane da safe ta tafi boko, da yamma islamiyya, da daddare ajin hadda, ba ta da lokacin da za ta shiga kitchen ta ga me ake yi, akwai matsala. Shi mai gida da aure yarinya ta haddace izo 20 amma bata yi abinci ba, ƙare ya zama izo 10 kawai ta haddace. Sauran izo 10 daga dan wake, dan gauda, kubewa, kuka, taushe, dambu da faduka, kato da lage, dinduk, sauran izo 10 su tafi a tambaye da matsala. Kun gane karatu? Idan kina da hali, Allah ya buɗa miki yar wadata, ki yi stojin mai gida psychologically, ki ganin ya fi so. Ina ba ta an gane wannan. Idan danyen kifi ya fi so, wata ran bai san hawa ba, bai san sauka ba, ya tafi office ko ya tafi kasuwa, sai ki ɗauki kuɗinki ki yi amfani da shi, ki aika a fiyo, ki shirya masa pepper fish na musamman. Na'am, yana dawowa, ya san cefanen da ya yi abinda yake tsammani a kawo masa shinkafa da wake da mai da yaji, sai a kawo masa wata ƴan matsakaiciyar kula. In ya bude sai ga farfesun kifi abinda ya fi so. Yace a wannan fa, tace asusu ne na hada na siyo domin naga kana so, shi yasa aka maka. Wannan na musamman ne, wato dole zai je yana son kina kaunarki a zuciyarsa. Da wannan Zainab bintu Jahsh ta kwashe kafan sauran matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai dai kai matsayin hatta irin su Hafsa da su Aisha suka fara kishinta a cikin gida. Kawai haka ta tsaya ta karanta Annabi, ta ga me Annabi ya fi so na abinci, sai ta ga ba abin da Annabi yake so kamar zuma, sai ta tana da zuma a ɗakinta. Bayan sallar asar Annabi yakan zagaye ɗakunan matansa duka, kowace shige gaida ta. Da ya shigo ya zo ya zauna a ɗakinta gwargwadon zaman da yake yi a sauran ɗakunan mata, an gama gaisawa an gama abuwa zai fita, sai da ce abi ya Rasulullah, na ga kana son zuma, ga wata zuma da saba maka tana da kiyar Rasulullah, ya kamata ka ɗan sha kaɗan. Annabi ya ce a zuma muka samu, Annabi yana son zuma, sai ya ce kawo, sai ta kawo. Zai dawo ya zauna ko ba zai dawo ya zauna ba? Na'am. Ya ake shan zuma? Kamar yadda ake shan kunu, kamar yadda ake shan soba rodo, da sauri da sauri. Ya ake sha? Kenan zai bata lokaci da yawa a cikin ɗakin ta, saboda haka ita shi kenan ga Annabi Allah ya bata. Kawai sai ta ƙara zama ta dinga ɗauko masa taɗi na ƙauna da soyayya, tana kallonsa yana shan zuma, tana ɗan masa fara'a, ana ɗan taɗi. Mata suka rasa yadda aka yi. Annabi ya shiga wannan ɗakin ya fito, ya shiga wannan ɗakin ya fito, ya shiga ɗakin Zainab bintu Jahsh shiru. Na'am. Wannan ya ƙara mata ƙima a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko bai ƙara mata ba. To saboda haka kada ki yadda ki wasa da abincin mai gida. Khalifa Umar ibn Abdul Aziz ya taba dawowa gida, yace an gama abinci, aka ce ba a gama ba. Ya koma masallaci. Ya dawo yace ya abinci an ƙare, aka ce ba a ƙare ba har yanzu. Ya sake fita. Sai ana uku da ya dawo aka ce masa an gama, yace to alhamdulillah. Aka kawo masa abinci, bayan ya ci abinci ya sha ruwa sai kira matar, yace zo zauna ki jin baki shawara. Ta zo ta zauna. Yace abinda zan gaya miki, barin mai gida da yunwa ya fi hatsari fiye da barin yaran gida da yunwa. kenan ki bar danki da yunwa yafi sauki akan ki barwa da yunwa akan ki bar mai gida da yunwa domin daga cikin abin da ke sa mai gida saurin fushi a cikin gida akwai yunwa a ciki kuma in kin yi abinci akwai matar da take yi wa mai gidan laifi ya fusata amma in ya dawo ya samu tayi abinci mai kyau ta aje masa a dining table ya yi dan birni
واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا
الله مدركين سركي يتي فالصالحات ما تانا قري الله يتي قاني تاتو ما سبي يعني قمجي سنة هات ذاتو للغيبي ما سكاري كان سني أفكي يا عند ميجيدا بينان بذات ميدا كانت بلغ زابان كورا kowane namiji na iya magana da ita ba yanzu lalacewa cikin al'umma ana iya samun mata aure tana zina bala'i ya gama zama bala'i kenan mata aure da zina bala'i ya kare kai ba magana ki zina ba ba zina ba ki bari wani ɗa namiji ma ya ga wani bangare na jikinki da bai kamata ba ai wannan kadai asara ta gama zama asara akwai matar da na sani tana da abin nan high BP hawan jini amma kun san wani abu duk wata ko wani lokaci an sanya mata sai ta je an gwada amma wallahi namiji bai sai gwada mata ba kun san dalili idan likita namiji zai gwada yana taba jikinta jinin zai hau saboda ita a duniya a babin larura ma ita ba ta iya gamsuwa da wani ya taba jikinta yana tabawa jinin zai hau karshe sai abin ya zama rashin lafiya kamar da kira za ta rayu har likitocin sun san da haka sun gwada sun gani dole sai an nemo nasu mace ita ce wacce za ta zo ta gwada ta kenan wannan yana nuna duk yadda zaki ki tabbatar da cewa kin dauki mataki na kare kanki mijinki ya ji gamsu da ke 100% ba za ki shiga alfasha ba mazaje suna son mace kamanniya abinda zai ba ku mamaki ko da su ba kaman mu bane yanzu namiji ko mazinaci ne bai san matarsa a ce ta zama mazinaciya haka ne ko ba haka bane akan samu wanda sun gama kwace kayan su daga gaban annabi wata mata ta taba yi mun tambaya tace Allah gafarta ma da na aure wani mai gida saboda kawai yana samun kudi ya bude wuta banda zinabai da aikin tace da yayan arna tace na masa wazi karshe abinda ya gaya mun ya bani dama duk saurayin da na gaya mun ni ma in je in zina da shi ba zai daina ba amma ya bani wannan dama kuma ba zai zarge ni ba zai hukunta ni ba kun ga wannan ai ya zama bunsuru to amma irin wayanda suka zama chronic irin wayannan sune kadan mafi yawan maza ko da shi yakan dan uya yayi tsiya to yana son dai matarsa ta zama kamanniya ina fata an gane wannan Allah ya raba ku da auren maza da ba kamammu ba Allah ya sa mazajen ku gabaɗaya su zama kamammu kuma Allah ya ba ku ikon kamewa saboda haka wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske matukar kina so ki samu fada a wajen mai gida abu na 19 shine hilzu malihi lura da dukiyarsa duk abin da kika san dukiyar mai gida ne karki bari a lalata akwai wasu mata da zai a very careless duk wani abu da ka sani in radio ya saya mata in Allah ya dace sati uku za a bata ta in dutsen guga ya saya in Allah ya da ba sati biyu zai touch in television ya kawo in Allah ya da sai ta lalata soket din gidanta duk wata ɗaya ko wata biyu sai an canja fanka ɗakin da ita yadda ka san mai haƙorin ƙarfe ka rasa ya aka yi ita ke gurguran abubuwan koya ake ka gagara gane ba akwai matar da ko zari aka saya mata in Allah ya da baya wata biyu zai huji balle kayan mai gida balle dukiyar mai gida irin wannan mata da wuya miji ya kaunace ta da wuya miji ya so ta Allah ka gafarta mana bayan haka masharakatuhu fil farahi wal huzn kirin kayin tarayya da shi cikin farin ciki da bakin ciki idan yana cikin farin ciki ki tiya shi farin ciki idan yana cikin damuwa ki dauki duk matakan da ya kamata ki dauka sai kinga kin cire damuwar daga cikin zuciyarsa ana so ki san lokacin da miji kike cikin damuwa kuma ki gano hikima irin taku ta mata da zaki cire wannan bakin ciki daga zuciyar sa ke maye shi da farin ciki. Akwai mata da duniya da mijinta ya shigo ɗakin ta cikin bacin rai, wallahi ba zai fita ɗakin ba sai ta sa shi dariya. Akwai su ko babu sai ta sa shi ya koma yana fara'a. Akwai wata sanda zai shigo cikin ɗakin ma ita shara take, ko kallon sa ba za ta yi ba, da yan lododin sa haka zai wuce cikin ɗakin. Sai ya je ya zauna ya ji shiru ya ce Talatu, ta ce menene? Ba ki gana shigo ba ne? To baka gani shara nake? To a lokacin da ya yi sa'a za ta shigo. To yanzu na shigo ba za ki zo ki ji me ke tafe da ni ba? To kai din ne, na ga ka yi wani shigowa a tsimi a tsimi haka. To ni billahi lazi irin wannan hada fuska ni ban saba da shi ba ko a gidanmu. To na ji ya shigo a tsimi, wa aka ɗorawa nauyin warware matsalar aikin ofis ɗinki? Idan kika bar shi yadda ya shigo a tsimi ya fita a tsimi, ba ki aikin ofis ɗinki ba. Allah ka gafarta mana. Wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske. Na 21 ijabatuhu iza da'aha ila firashihi, ana so ya zama za ta ansa masa a lokacin da ya bukace ta zuwa ga shimfiɗarsa. Akwai mata waɗanda ke sa wa mijinsu ƙa'ida kamin ya kwanta da su, wanda za ta ce yana so ya kwanta da su sai ya kawo mata gasassar kaza, wata sai ya kawo mata tsiran ƙoda, wata sai ya siyo mata ice cream, sai ka ce karuwa. Akwai su ko babu? Akwai wacce da gangan sai da ce ba ta da lafiya kuma lafiyar ta kalau, ko ta ce jininta ya zo kuma ta san ƙarya take. Akwai wacce kuma za ta yi ta yaudararsa kawai ta tsaya a waje yana can yana jiranta, yana Zainaba tana ina kwashe kayan shanyan nan ne, inda gaba tattarawa ya ji shiru ya sake kwala kira Zainaba, ta ce kwanukan nan nake kwashewa. Da haka da haka har sai ta tabbatar bacci ya kwashe shi, sannan ta lallabo ta zo ta kwanta. Sanda zai farka gari ya waye yara sun tashi dole rukumi kaddara. Irin wannan mata kullun tana cikin fushin Allah, tana cikin la'anar mala'ikun Allah. Ina fata an gada wannan, kuma ina tsorace mata kar rashin masara ya sa shi awo, a wajen awo din kuma ya auno mata cutar kanjamau ya hada ta da bala'i tun daga nan duniya. Allah ka gafarta mana, Allah ka sa mu dace. Saboda haka wajibi ne akan ta ta ga cewa ta ansa kiransa a duk lokacin da ya kira ta. Ba sani ba ko an fahimci wannan karatun. Na'am, ka'ida ta 22 mura'atu ahwalihil jinsiyya, wato ana so mace ta lura da yanayin mijinta, yaushe ne yake da bukatar ta, yaushe ne yake da sha'awar ta, ana so ta gano wannan. Idan ta gano, ana so ya zama ba sai shi ya neme ta ba, ta san halin da yake ciki. Akwai lokacin da dan wani girman kai yake ji haka, ya dan nuna yana da bukatar ta, yana ganin kamar ya dan rage class ɗinta. To in ta gane irin wannan yanayin, sai ya zama ita ta neme shi domin ta ci gaba da rike masa class ɗinsa. Ina fata an gane wannan. Duk mijin da yake auren irin wannan matar, to zaka ga cewa yana girmama ta, yana ƙara ƙaunarta. Ina fata an fahimci wannan. Allah ta'ala ya samu dace. Na'am. Ka'ida ta 23 la tukshi sirrahu, kata yadda ta bayyana asirinsa a waje. Ana so ta rufa masa me? Saboda Alƙur'ani mai girma ya ainihin wato bayyana mata, ya ce hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna.
Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna.
Alimallahu annakum.
Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum. Bal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum.
Allah madaukin sarki yace hunna libasun lakum, matanku tufafi ne a gare ku, wa antum libasun lahunna, kuma tufafi ne a gare su. Amfanin tufafi shine rufa maka asiri da rufe tsiraikinka, ko ba shine amfanin tufafi ba? To haka ake so mace ta zama a wajen miji, haka ake so miji ya zama a wajen mace. Akwai wacce sirrin gidanta kullun yana cikin gari, kuma wa za ta kai? Ita za ta kai da kanta. In ziyara ta kawo miki, magana gidanta za ta fara. In je ki kai mata ziyara, ana gama gaisawa, billahi lazi abinda ake a gidan nan ni ban ma san yadda zan yi ba, sai ta fara ɗebo wasu sirrance-sirrancen da ke tsakaninta da mai gida ta gaya miki. Wannan matar dole miji ya tsane ta, biye da miji ba zai so ta ba. Saboda mai tuna mata mai tace asiri, asiri da ya fi kowanne zurfi, ya fi kowanne a rufe shi, shi ne asirin da ya faru tsakaninta abin da ya faru tsakaninta da shi bayan an kulle kofar daki an sake labule, to duk abin da ya faru a daidai wannan lokaci haramun ne ta fido da shi waje. Wata rana an yi sallah a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, maza suna gaba, mata suna baya. Annabi sai ya tsaya ya tambaya, ya ce a cikin ku mazaje akwai wanda zai shiga daki ya aikata wani abu da matar sai fito waje ba da labari? Maza suka shiru. Ya ce ku ba mata, a cikin ku akwai wacce mijinta zai shigo cikin daki su aikata wani abu ta fito waje ta ba da labari? Mata suka shiru. Nan take akwai wata yarinya sai ta miƙe dan Annabi ya ganta, tace ya Rasulullah wallahi innahum la yatahaddasuna wa innahunna la yatahaddasna. Mazan suna ba da labari, matan ma suna ba da labari, muna ji abinda suka yi da mazajen su a daki su fito su ba da labari. Sirrin su na kwanciya su tona a filin su a waje. Na'am. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kun san misalin wanda ya aikata haka? Suka ce a Annabi yace kaman shedan ne ya samu shedaniya yayi zina da ita akan hanya mutane na kallo. Wannan shine hukuncin misalin wace ta aikata wani abu da mijinta ta je ta ba da labari. Akwai wacce duran da mijinta ya kwanta da ita sai ta buga wa kawarta da safi. Ƙarya nake? Akwai su. Duran da ya kwanta da ita gari na wayewa za ta buga wa kawarta, yaya wallahi kasala nake. Ji kin san mutumin yana gari, baki ma san yadda aka yi ba. Wannan yar wuta first class ne. Kun san a jahannama ma akwai first class, akwai business class, akwai economy class. To ita wannan a business class za ta zauna a jahannama. Na'am. Ba wayewa bace. Rashin kunya ne. Fitsara ce. Ba addini bane. Islam bai yarda da shi ba. Allah ka gafarta mana. Allah ka rufa mana asiri. Ka'ida ta 24. Al-muhafazatu ala ma yuharriku ghiratahu. Kiyaye duk abin da zai motsa masa kishi shi mai gidan. Kiyaye duk abin da zai ne zai motsa masa kishi. Shi namiji da kuke gani ya fi mata kishi. Allah ne ya taimake shi aka ce ba za a masa kishi ba. Yadda zai yi wa matarsa amarya da ita ma Allah ya yarda ta yi masa ango da kun ga bala'i a gidan. To amma mun yi sa Allah ya tsallakar da mu. Ku da Allah ya dora ku kuma ku yi hakuri, ba laifin mu bane, Allah ne ya ce ai. An gane wannan? Ba ku ce amin ba. Na'am. To duk yadda zaki baki motsa kishin mai gidanki baki wannan. Yanzu mijinki da zai zo ya same ki da kaninki uwa ɗaya uba ɗaya amma baligi, ku kadai ku biyu a daki kuna tattaunawa. In ya shigo sai ya ji ba daɗi. Kadin ki ne uwa ɗaya uba ɗaya. Ko yayin ki uwa ɗaya uba ɗaya, ko sake ki yayi, ko mutuwa ya bai halatta ki aure shi ba. Amma sai ya taba masa kishi. Ɗaya daga cikin sahabbai na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ina jin Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yadda. Ya siyo musu tuffa shi da matarsa. An san tuffa abin. Shi ya dauki daya yana dan bantara, ita ma ta dauki daya tana guzura. Sai wani yaro ya shigo ya ce a taimaka min da abinci. Sai matar ta ce zo ka karba. Yaron da ya zo sai ta dauki tuffa din da ta fara ci sai ta mika mashi. Ana mikawa yaro, yaro sai dauka ya fara gurgura. Kamin ka ankara Abdullahi dan Mas'ud ya falle ta da mari. Yayi me? Sai ta tsaya ta kalle shi ta ce ah, saboda na yi sadaka da tuffa shi ne na cancanci har a hukunta ni da duka. Ba kai ka karantar da ni cewa in rinka yawan yin sadaka ba, tana bishe tiririn wutar jahannama ranar tashin alkiyama. Abdullahi dan Mas'ud yake yi kwarai da gaske, ni na koya miki wannan karatu. To amma in zaki sadakar sai ki dauki apple wanda baki riga kin gutsure shi ba, apple guda ɗaya lahiyayye sai ki ba yaran. Yanzu wanda kika riga kika fara ci ne kika bashi, kin gutsura ga shacin haƙorinki a jikin apple din, ga inda labban bakinki nan masu kyau suka taba a jikin apple din, sai kika mika wa yaro, sai naga ya kai bakinsa zai sa daidai inda haƙoranki da labban bakin nan nake suka taba. Yace sai naji bakin ciki kamar zan mutu. To tunda shi yana nesa ba zai nausu ba, keke kusa. Na 25 la tukthiri ash-shakwa kada ki zama mai yawan kai ƙara, kada ki zama mai yawan kai ƙara guda biyu, kar ki yadda ki zama mai yawan kai ƙara miji, kar ki yadda ki zama mai yawan kawo miji ƙara. Ya kai ƙara miji, duk abin da ya faru sai kin faɗa a gidanku, da mamaki ta bugo, duk abin da mijinki ya miki ki kokari ki daure, ya zama nan labarin ƙarin mijinki ko kokai bai zuwa ga iyayenki sai duk matakan hakuri kin gama bin su sun gagara, ba wani mataki da ya saura kamin labarin ya isa. Idan kullun zaki kai karasa, kullun zaki kai karasa da mutuncinki da na iyayen da nashi duk sai su zube gaba daya. Sannan karki zama mai yawan kawo miki kara, duk abin da kishiya ta miki sai kin kawo kara. Ni wallahi abin da ake a gidan nan dan kai nake hakuri, ba karfi na tafi ba, ba kuma wani asali tafi ne ba, kuma to kullun kina kawo masa kara har sai ya zama magana ke bata da tasiri. Amma kishiya za ta miki abin da ba daidai ba, ki yi hakuri ki ce ya Allah nayi hakuri ba dan ita ba dan mijina ya zauna lafiya, Allah ka bani lada. Wallahi albarkar wannan Allah yana iya sa ɗaya cikin yayanki ya zama mahaddacin Qur'ani, saboda wannan hakuri da kike gani kaman karamin abu kike. Ita kishiya ba dan ita zaki hakuri ba, dan wa zaki hakuri? Dan miji. Ki yi saboda Allah, saboda kare mutuncin mijinki. Yanzu misali, wani ya shiga halin kakanika sai aka yi masa hanya ya je ga gwamna don gwamna ya taimake shi. Aka faɗa wa gwamna, gwamna ya ce ba matsala, ya zo ya same ni a gida. Wannan mutumin ya je security suka duba suka ga sunansa, gwamna ya ce a bashi dama ya iso. Karshe aka shigo da shi falon gwamna, ya zauna a falon gwamna yana jiran gwamna ya fito. Kamin gwamna ya fito sai ga dan gwamna ya fito daga cikin gida, ya ci abinci duk ya bata rigarsa da miya, yana zuwa wannan bako da ya zo neman taimako wajen gwamna. Kawai yaron sai ya zo da dariya sai ya rungume shi yana baba baba, ga jikinsa duk miya, ya sako rigarsa fara kalkal, duk yaron ya bata masa ita da miya. In tambaye ku tsakanin ku da Allah, zai kwada yaron da mari? Me yasa? Dan yaron ko dan wani abu? Saboda yana son yaron ko kuma saboda akwai wani abu da yake so bai so ya rasa? Ba saboda yaron ba ko? Saboda wa? Saboda baban yaron. Akwai abin da yake nema wajen baban yaron. To yadda miji yake a cikin gida kenan. Idan matarsa ta miki abin da ba daidai ba, ko ɗansa ya miki abin da ba daidai ba, ba dan matar ko ɗan zaki haƙuri ba, zaki haƙuri saboda mai gidan ne. Saboda Allah ya ce in kin yi haƙuri domin mai gidan ya samu natsuwa da kwanciyar hankali, ke kuma Allah zai lullube ki da rahama tun daga nan duniya kamin a je lahira. Saboda karki zama mai yawan kawo mai gida complain. In kullum zaki kawo masa complain, kullum aiki kike nan, wallahi duk da yake son ki sai ya tsane ki. Tun yana baki gaskiya har sai ya fara cewa kai ruwa baya tsami banza, ke ma baki da gaskiya. An gane wannan? Allah ya ba mu ikon kiyayewa. Na'am. Na 26. Kuni lahu zawjatan wa umma. Ana so baki zame wa miji mata kawai ba, bayan kin zama masa mata kuma zama uwar shi. Zama me? Zama uwar shi. Babban magana. Idan kika tsaya a matsayin kawai ke mata ce, zaki samu failure. Bayan kin zama mata, zama me? Akwai abubuwan da uwa ce kawai ke yi wa ɗanta. Rinka yi masa irin waɗannan abubuwan. Wasu abubuwa ne uwa kawai take yi wa ɗanta? Na'am. Akwai wa yaron wanka ko? Ba ku an samu ba. Uwa, wa ke wa ɗanta wanka? Ita ko? To zama ke ke wa mijinki wanka. Akwai abin da ba ku gane ba. Mace ta yi wa mijinta wanka ya fi lada fiye da ta yi wa ɗanta wanka. To fa, yau ma ya zo da sabon karatu. Ba sabon karatu ba ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matansa yake wanka. Da suwa yake wanka? Da matan shi. Saboda haka in zai yi wanka, bishi cikin banɗakin, ɗau sabulu da soso, ki wanke shi sal, ki ɗaure shi, ki ɗau tawul, ki goge shi, ki fiddo da shi, ki shafa masa mai, ki masa kwalliya. Sannan bisalam. In zai tafi ofis da dawo lafiya. Duk matar da ke mijinta wannan bai iya rabuwa da ita. Mazaje ga ku a zaune tsakanin ku da Allah, za ku yi sake mata tana muku haka? Kun ji sun ce ba za su iya ba. Ba su iya, ana ramaya. Ba na rubuce. Now, uwa ita ce in ɗanta ya tashi da shagwaba, za ta ringa dauka abinci tana sa masa a baki ko tana feeding din shi yi masa haka zaujatan wa umma in bai da lafiya nuna masa tausayi irin wanda uwa ke nuna wa dan sa danta ana so ki lura da mijinki kaman yadda uwa ke lura da danta karami a lokacin sanyi haka ake so ki lura da mai gida da daddare in kin tashi daga bacci ki tsaya ki duba ki ga ya haki ya yake bacci shi uwa haka take danta ko ba haka take ba in kin lura ya hada zuba ne bargon da ya rufu da shi an dauke wuta dakin yayi zafi ki rage ki dauko blanket mara nauyi ki lullube shi da shi in ya kama ki dan masa fifita sai ya bushe baccin sa ya kara nauyi ki masa sannan ki koma abin da kike wa danki kenan na'am kuni lahu zawjatan wa umma akwai wani sirri a ciki wata kila nan gaba zan karantar da ku ka'ida ta 27 sa'idihi bi maliki in kana laki mala in kana laki malun sa'idihi bi malik in kina da dukiya taimaki mijinki da dukiyarki ki taimaki mijinki da me da dukiyarki maza Allah sallallahu alaihi wasallam yi wa'azi a masallaci mata su rinka sadaka Zainab mata Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara mata yarda tace to ni ga kudi na tana da zan yi sadaka to amma annabi yayi wa'azi a yi sadaka ga kuma kudi na tana da zan yi sadaka to amma kai ma talaka ne ko zaka je ka tambayo mana annabi in ya amince kai sai in baka kudin sadaka Abdullahi dan Mas'ud yace gaskiya kin kawo shawara mai kyau to amma ina jin kunya ba zan iya zuwa in tambaye annabi in ce ya halatta mata ta ban saraka ba zan iya ba amma ke na miki izini ki je ki tambayo shi da kanki Zainab ta zari hijabin ta sa ta kama hanya ta je kofar gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta haƙi annabi ga ya zaure tare da jama'a sai ta ga barata ya isa wurin ta tambaye shi ba sai ta tsaya tana tunanin ya zata yi tana nan tsaye sai ga wata mata ba ansariya cikin matan Madina tana zuwa ta same ta suka gaisa ina zaki je Zainab tace wajen annabi na zo in masa tambaya mata tace ni ma wajen annabi na zo in yi tambaya Zainab tace tambayar me zaki tace ba annabi ya mana wa'azi mai sadaka ba to ni mijin nawa talaka ne shine nake so in tambaye annabi in ya yarda shari'a ta yarda in ba miji na sadaka Zainab tace ni ma abin da ya kawo ni kenan sun zama su nawa sun zama su biyu suna nan tsaye sai ga Usama ibn Zaid yana zuwa sai suka kira shi suka ce je ka kai wa annabi tambaya ga tambayar da muke so kawo mana wajen annabi bara mu iya zuwa wajen sa ba annabi yana zuwa Zainab abin nan Usama yana zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah kaga mata yayi guda biyu can tsaye cikin hijabi annabi yace eh tambaya ta kawo su kai wa'azi ai sadaka suna da dukiya da zasu yi sadaka da ita ya halatta su ba mijin su annabi yace a wasu mata ne masu basira haka Usama yace dayar na san ta Zainab ce annabi ya ce wa ayyu zayani wace a cikin zainabobin Usama ya ce Zainab matar Abdullahi dan Mas'ud ya ce ɗayar fa ya ce ɗayar ban santa ba wata mata ce cikin matan Madina sai annabi ya ce isa wuri ka je ka same su ka gaya musu idan suka ba mijin su sadaka ladar da Allah ke bayarwa su za a ninka musu idan kika yi wa miji ce fa ne ladar ninkawa za a yi akan ladar da za a baki in wani kika ba in kika ɗinka masa riga lada za a baki akwai matar da na sani mijinta dan gaye ita kuma tana so ta ganshi kwas kwas idan Allah ya sa ta samu kudi bai sani ba dama ta san telan shi sai ta yanko ya duduka kamar set biyan haka sai ta aika wa telan telan dama yana da gujin sa ta biya kudi a dinka a kawo sai ya zo ta ce mai gida ga wannan in ya duba ce a wannan fa ta ce yadda kake kwalli yanda mu ma ya kamata mu ba da gudunmuwa a ciki na'am washe garin ya sheka wanka sai ya dauko daya ya saka ta kalle shi chip chip ta bashi maki ko credit ko merit ko distinction ko excellence da Allah wannan mata zai kaunace ta kuma zai kaunace ta Allah ba in kai ne zaka so ta kuma zaka so ta tsakanin ka da Allah
mata ta tsin ka mun san goma
sai ku ce Allahu akbar Allah ba ya ce mata ta taba dinka masa set goma na'am in kira da wadata dan abin da zaki a cikin gida karki raina shi dan abu karami wata kila ruwa kawai kika siyo masa faro zai ci abinci ba shi ya bada kudin ba wannan fa tace aikawa ne aka siyo maka dan abun karami ne ya shi karfin abun amma ba zai taba mantawa ba ba zai taba mai ba ba zai taba mantawa mata kun gane wannan karatu kun gano sirri Na'am. In baki share masallaci ba zaki share kasuwa. In ba ku taimaki mai hijira ba, to ko kin tuba kin daina zuwa wajen boka ba mamaki wajen anko a ci kudin ki. Haka nan kawai za a aure kina zaune kawai a turo miki anko. Ina ba rawo kawai faruwa. Kawai a turo miki zane dubu uku a ce za a yi anko ba asara bace. Ke baki niyyar sayan zane a lokacin ba kina da zannuwa kina da wadatarsu. An ɗaiɗe ki an sanya ki cikin wani rudu baki taimaki mai gida bakin fada cikin shiriri ta Allah ka gafarta mana. Na 28 shawarihi fi ma yakhussuki, ki rinka shawarta sahata cikin abin da ya shafe ki. Mai gida yana so ya ga duk abin da ya shafi matar tsakanin sa sai ta shawarce shi. Da zaki dinka zani da kudin ki kin daura kina wa mai gida kwalliya da shi, ran nan sai kika shirya zaki kyauta da zanin kamin ki fada mashi mai gida wannan zanin ina so zan bawance ki, ai ko kin kyauta Allah ya saka miki da alkhairi. Sai ji dadi a ransa, ba shi ya sai zanin ba ke kika saya da kudin ki amma zaki kyauta da shi kin shawarce shi. Mata kun gane wannan, kar ku yi dakuyi wani abu ba tare da shawarar mai gidanku ba. Wannan yana sa mace miji ya kaunace ta ya so ta. Na'am. Na 29 hafizi ala rashaqatiki wa launiki, yayin da miji zai aure ki kika ga ya ce yana son ki, to yadda ya ganki na haka yake son ki. Kun gane karatu? Miji yayin da ya ganki ya ce yana son ki, ai bai ce yana son ki ba sai da kika yi mashi ko, to yadda kika ganki nan ya ce yana son ki, to haka yake so ya rinka ganin ki. Yi kokari ki kin cigaba da zama haka. Ba ku gane karatun ba? Na'am. Tana yi wa ke siriri ya ce haka baki da jiki, sai mijinki ya ganki yana son ki sai ya auro ki. To abin da yasa ya aure ki, wannan rashaka da kike da ita ya gani yake so. To in kin zo gidan miji rinka lura da abincin ki, kar ki ta diba shinkafa da dankalin turawa kamin ai watanni kin yi shirgejiya sai da yana son ki. Ku gane karatu? Yayin da ya ganki ya bulbul sai ya auro ki, to haka yake son ki. In kin zo lura da kanki yadda zaki ci gaba da zama haka. Kar ya auro ki ki ce ai yanzu yayin da ake yi mace ta zama siririya, bari in sha silimin. Kawai ki je ki samu wani shayi na silimin ki ta sha ki bushe. To shi kuma da haka yake son ki. Kin samu matsala ko baki samu matsala ba? In kuma a bushe ya auro ki, to yadda kike ya busa sannan haka yake so. Kai ke ce baki san da wannan ba? To kishi yake wata kosasshiya ce, sai kice to za a rena mu hankali, bari in sha sha ka fashe. Sai ki sha sha ki fashe kika zama rimbi daya, to nan kuma kin samu matsala. Kun gane wannan? Idan miji ya auro ki, kar ki ce sai kin yi bleaching kin canza kalar ki. Kullum mace ana so ta zama tana alfahari da launin ta. Kar ki dauka fari shi ake cewa kyau. Ana iya samun mace fara mummuna, ana iya samun baka kyakkyawa, ana iya samun wankan tarwada kyakkyawa, ko wankan karfasa, ko wankan kwado, ko wankan kurungu, ko na'am. Kalar fatar jikinki yadda Allah ya yi ki, abinda ake so ƙara inganta ta, kada ki damu da kike sai kin yi bleaching ɗinta kin koma fara. To ko kin koma fara, in tafiya ta yi tafiya tana yiwuwa talauci ya shigo, ba za ki iya sayen mayin ba. Yana faruwa ko ba faruwa? Ko tsufa ya shigo, ƙarshe sai kin fara canja, sai ki zama tukala, sai zama fuskar ki fanta, kafafun ki Coca-Cola. An samu matsala ko ba samu matsala ma? To kiyaye wannan yana daga abin da ke sa miji ya kara kaunar matarsa. An gane wannan? Na'am. Na 30. Ka'ida ta nawa? Ta 30. Izharin nadama watlibi minhu al-afwa iza sadara minki khata'un aw jarahati masha'irahu. Wannan very very important, mata ku saurare shi da kyau. Lallashin mai gida da bashi haƙuri in an masa laifi, lallashin mai gida da me da bashi haƙuri. Bahaushe yayi wata magana ko maganan kamar Al-Qur'ani ya ganta, yace matar na tuba ba ta rasa bijin aure. Matar na tuba, akwai mata masu fadin rai da girman kan tsiya, wai ta bata wa miji rai, wai ta ce masa ya haƙuri, wai ita tana gaggazawa ne. Saboda haka in magana zai daina mata ya daina. Saboda haka miji ya ta fushin sa har ya gaji da fushin, dole ya dawo ya sassauto a cigaba da tafiya. Wannan matar miji ba zai taɓa santa ba, zai taɓa kaunarta ba. abinda miji yake so mace in ta mata laifi ta zo ta same shi ta bashi hakuri ta nuna masa nadamarta da bace ransa mai gida kai hakuri duk sanda na bata maka rai nakan ji ba dadi yadda kake kokarin kyautata mun kake nuna mun soyayya da kauna kake sa ni dariya kake sa ni fara duk abinda nake ka mun kake wahala saboda ni a ce na maka laifi na bata maka rai wallahi mai gida har na ji na tsani kaina don Allah ka yafe ni sai ce ba komi shikenan kuma abin ya fita daga zuciyarsa har abada wannan hakurin da kika bashi sai ya ji yana san ki fiye da kaninki maka laifi ko Allah in ka masa laifi ka tuba ka nemi gafara a wajensa Allah yakan kaunace ka kauna fiye da kaunar da yake maka kaninka maka laifi masani ba ko kun gane wannan saboda haka duk lokacin da kika fusatar da mai gida ko kika masa laifi samu lokaci ki lallashe shi ki kamba ma abin ki girmama shi ki nuna cewa lalle kin aikata abin da ba daidai ba ki lallashe shi ki nemi afuwarsa ki bashi hakuri wannan zai sa ya kaunace ki in zaki ya ma hada da zubar da hawaye wannan hawayen da zaki zubar kar ki dauka a kasa yake zuba akan zuciyarsa yake diga duk taurinta sai ya narka shi ya koma zuciyar ta yi laushi yadda kuma zai dawo a duniya babu wacce yake so babu wacce yake kauna kamar ki Allah ta'ala ya samu dace wayannan sifofi guda 30 duk matar da ta same su sai ta mallaki miji da kan da kafahun da hannuwan da cikin da duk sai ta mallaka gaba daya sai ya zama ko ita ko rijiya sai ya ji a duniya bai iya rayuwa ba tare da ita ba kuma duk abin da take so ya mata matukar bai saba wa shari'a ba in dan adam zai iya a duniya sai ya mata Allah ta'ala ya samu dace da wannan nake addu'a Allah ya kara wa rayuwarku albarka Allah ya zaunar da ku lafiya da mazajenku wacce mijinta ya fandare Allah ka gyara mata shi wanda ke cikin wani hali na saban Allah Allah ka shirye mata da shi wacce bata da da Allah ka bata wacce ke da ciki Allah ka sauke ta lafiya wacce ke cikin halin damuwa Allah ka yaye damuwa wacce ke cikin rashin lafiya Allah ka bata lafiya wacce mijin ke cikin talauci ana kokowa da masara yau aka da masara gobe ta kada shi jibi ai zubar gade Allah ka bashi ikon ka da masara Allah ya zaunar da ku lafiya ya rufa muku asiri duniya da lahira duk wacce ita kadai ce a wajen mijinta ina roƙon Allah ya buɗa masa kofofin arziki a cikin satin nan ya mata amarya guda hudu su za uku su zama su hudu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
allahu akbar to alhamdulillah na fahimci dai wannan addu'a ta karshe masu ce mata a ni ɗan kaɗan ne to kuma duk daga cikin tambayoyin da kuka rubuto da yawa rabinsu akan addu'a ne kuma ikon Allah duk abin da kuka rubuta kuna neman addu'a akai mallam ya ambace shi a ƙarshe sai dai ta ƙarshen nan ne kaɗai ban ga wata ta rubuto tana nema ba Allah ya mana muwafaka a lokaci ya yi nisa ba za mu iya samun damar amsa tambayoyi ba gabaki ɗaya sannan kuma waɗansu tambayoyin a cikin karatun mallam na yau da wanda ya jiya duka mallam ya amsa ki nemi kasa ɗin sai ki ji sannan kuma akwai waɗanda rubutunsu bai yi kyau ba sannan kuma akwai wasu tambayoyin waɗanda ba za mu karanta su a nan ba abu na farko mallam akwai ɗan agajin mu mallam Kabiru organizer secretary na state ya aiko ya ji wanka yana roƙon addu'a shekarar shi guda da yin haɗari yana kwance baya da lafiya bayan haka akwai wasu mata da suka zo daga Zaria musamman yawa wannan dan matashi mallam ya kawo maka kyauta ne musamman tun kafin a fara karatu shi zai gabatar gare ka shine kawo sannan akwai wasu mata mallam da suka zo daga Zaria musamman saboda wannan tambaya suka kawo tace ina yawan ina da lalura ta kumburin ciki kuma ina yawan samun yawaitar fitar iska kuma mai gidanta ya biya mata umra to tana zulumi yadda za ta yi wajen batun sallah da kuma dawazi da sa'ayi da za ta yi da yawan caccanza alwala shin ya za ta yi sannan kuma cikin sa safa farilla ne a wajen sallah in baka sa ba ko tafin kafar ka ya fito sallar ta yi ko kuma ya abu yake
to assalamu alaikum wa rahmatullah ita wannan larura ta zama ciwo idan an ce sai ta kiyaye alwala sai dai ta dina sallah la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha shawarar da malamai suka bata duk sallar da za ta yi ta yi alwala ina fata an fahimci wannan ko ta ji wani abu na warwarewa alwala so ta ci gaba da sallar ta har ta gama ɗan dawafi ta je ma ta cigaba da dawafin ta har ta gama in Allah ya da Allah ya karba. Sai maganan sa safa a wajen sallah. Abinda aka yi da mace ta bari a wajen sallah shine fuska da tafukan hannaye. Fuska da me? Da tafukan hannaye. Saboda haka idan rigar da ta saka ko zanin da ta daura ya sauka kasa da kafafunta ba ta fitowa ko ba ta sa safa ba sallar ta tayi. Amma idan ya zama na ko in ta yi sujada ko na abu mai kama da haka yakan zama kafafunta sun fito. To abin da yafi dacewa a gare ta sanya safa saboda samun cikakken suturar musulunci.
Wannan kuma gurguji akramakallahu take cewa waɗannan abubuwa da kan lissafa na mallakar miji guda 30 shin za ta yi masaurayi? Na ɗaya. Na biyu take cewa maganar da kace na ayi magana fada-fada to saurayin da ke neman da aure shi ma za ka yi magana fada-fada ko shi za ka iya tausasa mishi miriya?
Down wayan abubuwan da aka ce za a yi mai gida aka ce za a yi wa wa aka ce za a yi wa mai gida aka ce za a yi wa saurayi wanda ba riga an aure shi ba a ciki ana iya samun abin da za a yi mashi a ciki kuma ana iya samun abin da bai halatta a yi mashi ba. Misali ya zo yana so ya ganta da neman aure ya halatta shigar da za ta yi zama akwai kwalliya da ado a ciki domin ya ganta. An-nazaru ila al-mahbuba abu ne da musulunci ya yarda da shi. Misali an ce mata aure tana iya taimakon mijinta da dukiyar tana da shi. Ita ma mijin saurayin tana da hali yana son ta kuma ustazu ne ba wasu yan kobe aljihunsa. Ta sai kati na 1500 ta tura masa. Ai sai mu ce Allah ya mata albarka. Ina fata an fahimci wannan. Sannan magana idan ta zo za ta yi magana da shi, yaya kamata ta yi magana da shi? Kar ta yi da ta rinka lallankwasa muryarta da yawa wajen magana da shi yadda zai iya kawo sha'awa a samu fitina a ciki. Ta yi ya kokarinta ta ga ko bata masa fada fada ba amma dai magana ta tsaya normal. An gane wannan? Allah ta'ala ya samu dadi.
Wannan duk cewa malam okay. Ka amsa ta gaba da. Eh wannan kike ne. Wannan duk cewa karamakallahu tana da miji ne amma mijin ya kasance yana da matsala irin ta ne menene karshe har yar wacce take zauna ta take zauna tare da ita yar uwarta yana neman ta har ƴawan shi yana neman ta shin ya zaki da irin wannan mai gidan za ta iya neman ta rabu da shi ko menene hukuncin ta?
Allah ya sauka ana samun irin wannan bala'in. Akwai mazaje da yawa da suka yi wakannan matan su ciki an aurar da mace wata mummuna al'ada ta Hausa sai ya dauki wata budurwa kanwata waya ce wai ƴan zaman daki ce wata gandane mai yar budurwa shi ko da ma fasiki ne ga neman mata da matar tasa ta yi ciki sai dai na sha'awar matar sai dawo wannan yake sha'awa in ba sa ba ta tafi makaranta ko ta tafi anguwa sai wani abu ya ci gaba da faruwa. Miji fasiki irin wannan a dauki matakin da za a masa nasiha ya gyara in ya gyara alhamdulillah abin da ake so kenan idan ba zai gyara ba ta kai karan matsalar zuwa ga iyayenta a raba auren haramun ne ta ci gaba da zama da shi. Azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wazzaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik wa hurrima zalika ala almu'minin ta samu iyayenta musamman ma wannan lokaci da ake ciki na ya zo ya dauko cutar kanjamau ya zo ya kanjama mata ya tafi lahira ya bata da jaraba an samu matsala ko ba samu matsala ba shi ya kawo ku ganin zawarawa yanzu da dama daga cikin mazaje sai ga suna tsoron auren su kaga mace kamammiya mutum ya kirki ba ita yake tsoro ba mijin da ya sako ta bai sanya yake ba ana cutar da mata ta wannan hanyar. Allah ka sama mana mafita gaba daya saboda haka ta dauki mataki da za a samu gyara in ya gagara gyaruwa iyayenta su raba auren bai halatta su ci gaba da zama.
Ku yi hakuri lokaci yayi nisa mutuka kwarai da gaske saboda lokacin sallah. Waɗannan tambaya guda biyu wannan ciki tana tambaya ne ciki tana da fatan maka fatan alheri saboda auren da ƴaƴanka da kai sannan kuma tana tambaya shin an ce wa watannin baya an kama ka sannan kuma wannan ciki cewa tana neman malam kai mata bayani akan addu'ar da Ummu Salma ta yi ma addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar wa Ummu Salma.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Malam kwanakin baya an kama ka ba a kama ne ba a gane wannan? Na'am. Ummu Salma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata addu'a addu'a da ya mata kuma shine Allah ya raba ta da kishi addu'a ne ya mata in kina so Allah ya raba ki da kishi duk addu'a da Allah ya sauke miki yi ki roki Allah karanta Qur'ani ko ke azumi ko ke sadaka ko na abu mai kama da haka, ba wata addu'a ce ta kaman me yayi ba ummu Salma ba. Allah ta'ala ya samu dace.
To akwai mata kungiyar Asabil suna maka barka da zuwa, sannan sai hakuri akwai tambayoyi malam da dama waɗanda ya kamata a samu bayani daga wajenka cikakke, amma lokaci ba zai bamu dama ba. Cikin su dai akwai guda ɗaya wacce zan roki malam cikin minti ɗaya dai ya bayani akan ta. Wato yaro ne gare su, sai ya tafi da mota sai ya bige wani yaro ɗan shekara uku zuwa huɗu, sai Allah ya mishi rasuwa. Da Allah ya mishi rasuwa sai iyayen suka yafe, to yanzu zai yi azumi na kafara. To amma in ya fara azumin kafara zai koma makaranta, kuma azumi zai zo ya rufe shi. Shin ya kamata zai iya barin azumin kafaran sai bayan azumi, ko kuma zai iya farawa ya zai da azumi na Ramadan?
Azumi na kafara azumi ne wanda an fara shi ba bukata a yanki, ba bukata ai ne a yanki, ana so an fara shi har ya zama sai an kare. To yanzu idan yace zai fara azumi na kafara wata biyu, sai ya zama misali a daga yanzu zuwa Ramadan ai na jin akwai wata biyu, akwai wata biyu, so shi wannan laurura bata fada kansa ba. Amma makadara kusa da Ramadan ne, yadda in ya fara Ramadan zai iya shiga. To sai Ramadan ya zo haramun ne ya ko wani azumi, sai azumin ne, sai azumin Ramadan. Sannan bayan Ramadan za a samu sallah, ita ma ranar sallah haramun ne mutum ya azumi a ranar sallah. Ina fata an fahimci wannan, saboda haka ya bari bayan Ramadan ya dora zai fi mashi sauki. Akan fadawa cikin sabanin malamai na cewa idan ya aje yayi Ramadan sannan yayi sallah kafara ta yi ko ba ta yi ba, to sai cire kansa daga sabanin, sai bari bayan sallah sai dora. Na'am.
Dan tace ta aure miji ne, sai daga baya ta gane cewa dan Qur'aniyun ne wanda yake ba ruwan su da miyin aqidar dan gungu ne. Shin ya za ta yi da auren sa? Sannan kuma sai ta tambaya akan me hukuncin shan maganin mata.
Na'am. Daga wannan tambayoyin za a dakata ko? Ta aure miji sai ta gane bai yadda da hadisi ba. Duk mutumin da bai yadda da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba musulmi bane. Saboda haka wani ƙwarya-ƙwaryan arne-arne ne ta aura. Ina fata an fahimci wannan. Bai halatta ki zauna da wanda bai yadda da hadisin Annabi ba gaba ɗayan su, bai halatta. Haramun ne. An fahimci wannan karatu? Na'am. Sai wata dai tambaya gaba ta ce me ya hukuncin shan maganin mata? Ban gane shan maganin mata ba. Mace ba ta da lafiya ta sha magani? Idan ba ta da lafiya ta sha magani ya halatta. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.